بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما سرروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة لوكتشي دكما ساكي هدوا دكو أتكم ونن شرينا أمسوشن تنبيو ينكو دكما شاور ولي ونن شيني شرم وكشينا ستن دبيو أيو أشرن دا دايا غواتن شعبان هجرة دبو دايا دا داريو هدو دا أربعين دا بكوي وندي دي دي دا قوم غواتن بيو shekara ta 2026. Sunana Engineer Abdullahi Adam Musa, kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio dake Sharada Phase 2 Kano. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Tsaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Masha Allah, alhamdulillah.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko, bayan sallama yake cewa menene hukuncin sallan mazan da suke yi aiki ba sa jam'i sai dai su yi a wajen aikin su idan sun gama su hada duka kamar masu gini da sauransu wanda suke hade sallah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليت تبتغى الله تعالى أن يشكن طرف ملكا فلسلوت الساعة ya kuma hada mu a wannan majalisi mai albarka na mako mako da muke yi a cikin dare don amsa tambayoyin yan uwa da kuma bada shawarwari ga ma'aurata don inganta rayuwa ta aure da kuma ainihin wato samun da zaman lafiya a cikin tsakanin iyalai. Yau shine zaman mu na 66 da 62 a cikin wannan zaman baki namu. Dan uwa yana tambaya dangane da hukuncin wasu ma'aikata da suke da ɗabi'ar ƙin yin sallah a kan lokaci ko ƙin yin sallah a cikin jam'i sai su rinƙa haɗe sallolin gabaki ɗaya kamar a ce a zahar la'asar su haɗe su har ma da magariba watakila a wajen aikinsu kawai. To wannan ɗabi'a ce wacce take ba mai kyau ba, ɗabi'a ce wacce take mummuna kuma abin ƙi. Na farko dai sallar jam'i malamai sun yi magana guda uku a kanta, malamai sun yi magana guda uku akan sallar jam'i. Na farko dai sunnatul mu'akkada ita sallar jam'i sallah ce sunna ce mai ƙarfin gaske, yana wanda bai sallar jam'i ba ya bar sunna mai ƙarfi. Wasu kuma suka ce ita sallar jam'i fardu kifaya ne kamar yadda ke a masabu shafi'iyya farilla ce idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin. A mazhabin shafi'iyya idan wasu al'umma suka tsayu da sallar jam'i wasu ba su yi ba to waɗanda suka tsayu din sun ɗauke musu. Wasu kuma suka ce shartun neman da sihatis sala kamar yadda ya zo a mazhabin zahiriya kenan. Sharaɗi ne sallah ma Allah bai zai karɓe ta ba in ba an yi ta a cikin jam'i ba. Wannan ra'ayi ne na su Ibn Hazm al-Zahiri. Wasu kuma suka ce farilla ne dai akan kowa da kowa ya je jam'i. To akwai dalilai da yawa, kowanne da dalilansu da suka kafa hujja da shi dangane da ainihin wato kulawa da sallar jam'i. Zance mafi inganci cikin wannan saɓani ba faɗaɗa zance za mu yi ba, sallar jam'i wajibi ne. In dai akwai dama akwai iko to a je a halarci sallar jam'i. Bai halatta a haɗa salloli ba haka kurin ba ta dalilin tafiya ba, a tafiyan ma ba ko sallah ake haɗawa ba sai wacce take an mata ƴar uwa kamar azhar da al'asar kamar magariba da isha'i. Amma ma'aikaci saboda aikin kamfani ko aikin gwamnati ya je haɗa azhar da al'asar da magariba wannan la yajuz, kuma ba ma akan tafiya ba. Sai in mutum matafiyi ne shine zai iya haɗa sallah azhar da al'asar sannan kuma magariba da isha'i. Don haka waɗannan mutane za a ce suna yin sallah ne ba a kan lokaci ba. duk wanda ya salla ba akan lokaci ba, to Allah bai zai karɓi sallarsa ba. Kamar yanzu wanda ya zo yi magariba a lokacin la'asar, ko kuma mutum ya ƙi yin sallar ma gaba ɗaya, ta fita daga cikin lokacinta gaba ɗaya, sai lokacin da ya ga dama yi. Wasu malamai suka ce ko ya yi ma Allah bai zai karɓa ba. Don haka haramun ne wannan aiki nasu, kuma laifi ne a wajen Allah don ma'aikacin da yake zuwa yana haɗa salloli a wajen aiki ba ta dalilin tafiya ba, yana aikata haramun, yana aikata laifi. Ya kamata ya tuba ya zuwa ga Allah tabaraka wata'ala. Ga laifin ƙin zuwa jam'i, ga laifin haɗa sallah kuma a wuri guda. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkaito. Kamar dai in a wajen suke za su iya haɗewa?
Yawwa, idan a ma'aikata guda ɗaya suke, ba za su iya haɗewa ba, za su iya jam'i.
Za su iya jam'i.
Ya ƙware kuwa.
Kuma ma'aikata masu gini haka.
Idan suna da yawa, suna da yawa kuma suna da wuri da za su iya haɗuwa su jam'i, za su iya haɗuwa su jam'i. Musamman idan masallacin yana nesa da su, ba a kusa da su yake ba. Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa wai menene hukuncin sallah a cikin masallacin da a tsakiyar shi aka sa aka gina sokawe kenan a tsakiyar masallacin, sai aka yi masallaci.
To asali dai ana yin sallah ne a wuri dahiri, wuri mai tsarki, ba wuri wanda yake majalisa ba. To amma akan ce da wuri najasa ne idan an gane najasar zahiri ta bayyana. Yanzu nan gurin da muke zaune muke karatun nan ba mamaki ƙasa toilet ne, ba za a ce ba za a yi sallah anan ba. Da haka duk najasar da ba a ganta ba, kuma an samu ha'il, an samu shamaki, an samu demarcation, akwai wani abu tsakanin najasar da inda mutum zai sallar, wannan babu laifi don an yi sallah a kai. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa ciki ne da ita tana yawan yawu, tana yawan tara yawu a baki, yana damunta sosai. To amma idan ta saka ararrabi a cikin bakin sai wannan yawun ya dauke. Ta ce idan ta cire wannan ararrabin jikinta har karkarwa take yi. So shine take cewa yanzu ga azumi ya taho, shine take tambaya shin idan ta sa wannan ararrabin tana azumi ba laifi?
A da laifi matukar. Duk mutumin da ya dauki wani abu mai ɗanɗano ya sa a bakinsa kuma aka sa cikin yawo, kaga ai za a ji ɗanɗano kuma za a haɗiye, wannan zai iya karya azumi. Bai halatta ba ta sa wani abu a bakinta, kuma musamman abin wannan abin da yake yana da wato ɗanɗano, ararrabi kuma yana da ɗanɗano. Abu na biyu, kai ko da ma roba mutum zai sa a bakinsa ya ta tattauna roban nan da ba ta da test, ba ɗanɗano, amma tana haɗa yawu. To malamai sun ce haram ne mutum yana azumi ya yi wani abun da zai rinka haɗa yawu a bakinsa yana haɗewa. To yanzu wannan matar to ba ta da lafiya kenan, tana da larura, tana cikin laulayi. Yawwa, to amma laulayinta na zubar da yawu ne ko? To shi zubar da yawu ai baya karya azumi. Dan mutum ya yi ta tofar da yawu, ya yi tofar da yawu, azuminsa bai karye ba. Sai dai in wataƙila tofar da yawun zai galabatar da ita ta zubar da duk wanda ke jikin ta, wataƙila ta suma ko kuma ta gagara yin azumi.
Kamar ta ce ita karkarwa ma wai take inda ta cire wannan ararrabin a bakin.
To kaga ba ta da lafiya. Sai ta haƙura da yin azumin tunda tana da laulayi, ta ce ta sha, tana da uzuri. Bayan ta haihu lafiya sai ta rama wannan azumin. Shikenan. Na'am.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba suke cewa wai menene hukuncin samo wa mutum offer ta aikin gwamnati, yana cin albashi amma baya fita aikin, wai sai dai idan za a yi verification, za a yi tantance ma'aikata, haka shine kawai yake zuwa.
To tambaya tana dauke da abu guda biyu, da wanda ya samo aikin da wanda aka samo aikin. Inda an ce samo wa mutum aikin gwamnati, na farko dai a samu mutum aikin gwamnati ya je ya yi, wannan taimako ne, agaji ne, ka samu a dan uwanka kai masa hanyar alheri, hanyar da zai samu abin da zai ci ya sha. Wannan abu ne mai kyau, wannan ta'awuni alal birri wat taqwa, taimakon juna ne akan yi wa Allah da'a da kuma jin tsoron Allah. Wannan abin ayaba wa mutum ne ya samu wa mutum ainihin aiki. To kuma baya cikin sharadi malam, dan mutum ya samu ma aiki kuma shi ina ruwansa da kaji ko baka je ba, sama maka aiki daban zuwanka aiki daban. Kenan wanda ya samo aikin ya yi aikin lada, aikin alheri ya gama, yanzu laifi yana kan wanda yake zuwa aikin ne. Wanda aka sama masa aikin yake zuwa, to wannan shine ya laifi, kuma za ta iya kai shi ga cin haram. To amma akwai ma'aikatan da ɗabi'un ma'aikatun ne haka suke, daman an riga an sani ba ma aibu bane idan mutum baya zuwa. Akwai ma'aikatan da sai shugaban ma'aikatan ya yi kira ce to a fito fa, yau akwai aikin da za a yi. Akwai ma'aikatan da shugaban yake sa hali ya ce jama'a ba hi kun tawala kuna zuwa ba, dan ba abin da za mu yi. Me ya sababi? Wataƙila laifin daga gwamnati ne, bata tanadan musu wadatattun kayan aikin da za su yi a ma'aikatar ba. Amma kuma ita gwamnati ta ba da albashi, ma'ana tana ta bayar da albashi, kuma ta san ba a yin aikin. To kaga anan babu laifin ma'aikata, tunda kayan aikin da za su yi babu, kuma ita gwamnatin ta san ba a yi. Bal ma wataƙila shugaban ma'aikatan shi kansa ma baya zama, sai ƙarshen wata yake zuwa, idan an saki salari ya zo ya ɗan yi muzuransa akan teburi, a ɗan zauna a sha shayi a ci balangu da yamma, a ɗan gaggaisa a yi zumunci, shi kenan. Wannan ɗabi'ar ma'aikatan haka take, shugaban masu aikin shi ɗin ma haka yake. Kuma ba a ɗauki wannan abun laifi ba dan ba a zo ba, to wannan babu laifi idan mutum bai je ba. Amma shi ma ɗin da in mutum zai yi dogon zango, to ya kamata ya nemi izinin shugabansa. To amma idan ba ɗabi'ar wurin aikin ba haka yake ba, haka kawai mutum ya ga dama yake kin zuwa, to wannan ya aikata haramun kuma ya aikata laifi. Ba a fashi a wurin aiki sai da izinin mai gida, amma shi shugaba yana da salahiyar da zai iya baka dama kai fashin kwana ɗaya, kwana biyu, wata ɗaya, wata biyu, tunda shine al-mas'ulul awwal. Idan shugaba bai baka dama ba, bai baka izini ba, baka da ƴancin da zaka ki zuwa aiki kuma kana karban albashin su. Wannan ɗabi'a ta kin zuwa aiki, musamman a wasu ma'aikatan da akwai abin da za a yi amma ake kin zuwa, wannan haramun ne, ba daidai ba ne, kuma kuskure ne. Muna fatan gwamnati da kuma ta lura da irin waɗannan ma'aikatu, ta yalwatar da su da kayayyakin da za su yi aiki wa ƙasa, a sa kowa ya riƙa zuwa, don kada mutum ya fada cikin shubha ta zuwa ya je ya ci albashin da bai halatta ya ci shi ba, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta mutumin kirki ne ga addini, amma idan ya yi fushi ba abin da ba zai iya faɗa ba, kuma daga baya ya zo yana ba da haƙuri. Shi ne take so malam wai don Allah wacce addu'a zai bata, wacce za ta dinga yi ko da mijin nata ya yi fushi, ba za ta ji haushi ba duk maganar da zai faɗa.
To na farko dai muna miki addu'a, Allah ya ƙara miki ƙaunar mijinki da son sa, duk da kin yabe shi kin ce mutumin kirki ne kuma mai addini ne, amma kuma wannan ɗabi'a tasa ta saba wa ɗabi'ar mutanen kirki kuma ɗabi'ar masu addini. Duk da ko da mutumin kirki ne yana iya yin fushi, to amma in mutum ya fushi ya kamata in mai addini ne ya zama yana da control, linzami a bakinsa. Wai mutum ya wayi gari kawai in ya fushi zai ta faɗin abin da ya ga dama ba, ya yi ashar, ya yi tsinuwa, ya yi la'anta, ya ta faɗin maganganu, kuma daga baya zuwa ce mai addini ba ne ba, wannan kuskure ne ba daidai ba ne, kuma ya saba wa ɗabi'ar mutanen kirki. Ɗayan biyu, lalle mai gidan nan naki ko dai yana da shafan aljanu, a ba shi shawara ya je nemo maganin shaidanu da aljanu, ko kuma tukila yana da hali mara kyau, shaidan yana tasarrufi da shi, baya askar masu kyau, ya yawaita karatun Qur'ani, ya yawaita ainihin wato zikiri, yana taimakawa wajen rage irin wannan mummunan abin. Kuma a ba shi askar na safe, askar na yamma, ya yawaita yi, wataƙila wannan zai zama sababi na samun warakarsa. Amma gaskiya duk mutumin da in ya zo ya fushi yana shiga ikhlaq, ƙwaƙwalwarsa ta rufe, ta ɗinke gabaki ɗaya, ya rasa mai ma yake faɗa, ya ta faɗin abubuwa na ya zamanto faɗin wato a faɗin maganganunsa babu ba linzami, to wannan gaskiya akwai haɗari a cikin mu'amala da shi. Amma dai ki ci gaba da yi mai addu'a, kuma ki ba shi shawara ya nemi malaman addini, za su ba shi zikirai da addu'o'i da zai samu waraka insha Allah. Na'am.
Allah ya saka da alheri. Tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta mutum ya sha maganin da zai tsayar masa da jinin al'ada saboda ya samu yin ibadar watan Ramadan cikakke, ya cika azumi kenan.
Malamai sun bayar da fatawa, Allah ya musu rahama, daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Ibn Salih Salihu al-Uthaymeen, Allah ya masa rahama, Allah ya jiƙa sa, daga cikin manyan malamai na ƙasar Saudiya masu ba da fatawa da karantarwa, cewa ya halatta mace ta sha ƙwayoyi na tsayar da jinin al'ada don ta samu damar yin azumin Ramadana cikakke, ya halatta kuma mace ta sha ƙwayoyi na dakatar da jinin al'ada don ta yi umra ko don ta yi aikin hajji. Duka wannan idan har akwai ƙwayar magani da za a sha a dakatar da al'ada, a samu a yi umra a gama a je gida, a dakatar da al'ada a samu a yi aikin hajji a gama, a dakatar da al'ada a samu a yi Ramadana gaba ɗaya. Wannan babu laifi in an sha wannan ƙwaya don a samu wannan biyan bukata, amma suka ce da sharaɗin idan likita ne ya ba da dama a sha kuma ba zai cutar da mutum ba. Don haka kar ki je ki sha ƙwayan sai kin nemi shawarar likita, don idan zai cutar da ke, to addinin musulunci baya ba mutum dama ya je ya sha abin da zai cutar da gangan jikinsa ko lafiyarsa. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana da ƙaramin ciki, idan ta sha azumi ramuwa za ta yi ko ciyarwa?
To lokaci ya yi dai suna ta maimaitawa, wato kullum abinda muka sha faɗa muna maimaitawa. Waɗanda shari'a ta ba su dama su ciyar, su sha azumi su ciyar, su ne mutane kamar haka: mutumin da yake bai da lafiya, da dawwammamin rashin lafiya, da ba a san ranar warkewan ciwon ba, kamar mai ciwon ulcer da ba a san ranar warkewan ba, ko mai wani mummunan ciwo, ciwon suga mai tsanani da yake sa shi shan ruwa ko yana yawan shan magani, ko wani ciwo dai wanda yake ba a san ranar warkewansa ba kuma yana buƙatar shan magani akai-akai ko yana buƙatar cin abinci akai-akai, to wannan azumi ya faɗi a kansa zai ci abincinsa amma zai ciyar, kullum zai ciyar da abincin da zai ishi wato mutum ɗaya a yini guda ɗaya. Na biyu shine tsoho da tijo mai shekaru da yawa wanda ya galabai ta ya gajiya, wanda bai da ƙarfin jikin da zai iya juzan yin wasan daga asuba ya har zuwa faɗuwar rana, wannan kawai a bashi abincinsa na safe da rana da dare, sannan kuma a ciyar masa kullum ko in yana da kuɗi ya ciyar. Wannan su ne aka ce su ciyar. Waɗanda suke cewa mace mai shayarwa da mace mai ciki ba da sunan shi za su ci azumi su ciyar, wai sun sa su ne wai a layin marasa lafiya. Amma mai shayarwa ai ba marar lafiya ba ne, mai ciki ma ba marar lafiya ba ne, mai wani larura ne na wani lokaci ƙayyadajji. Ya kasance mafi inganci macen da take da juna biyu take jin tsoron ɗanta zai cutu in ta yi azumi, to za ta sha azumi amma za ta rama ne bayan sallah ko bayan ta haihu. Haka macen da take da ciki, ƙaramin ciki ko babban ciki, tana jin tsoron galabaita ko ɗanta ya galabaita, idan ta yi azumi za ta ci abinci ita ma, ko tana jiwa kanta ko tana jiwa ɗanta za ta sha azumi, sannan a bayan ta haihu sai ta rama azumi. Don haka ramawa za ki yi ba ciyarwa za ki yi ba. Ku ta turo mana tambaya nan ko sau dubu ne haka za mu biya. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ma dai akan azumin ne, tace ana binta azumi kusan guda 40 na shekara kusan uku ne, tace ina ga wanda ta sha, tace sakamakon ulcer da take damunta. To tace an mata aure tuntuni shekara 7 kenan, wai duk haihuwa da za ta yi sai an yi mata CS, ulcer ta zo ta yi ta ƙaruwa, yanzu ma haka tana da ciki wata 4, tace wai wallahi ba za ta iya yin azumin nan ba. To mai gidanta kuma ta ce ya ciyar mata yaƙi, ta ce kuma yana da hali harabin buhun shinkafa yake yi, shine ta ce za ta iya ɗiban ta ciyar ba tare da ya sani ba.
To na farko dai tunda tana da larura ta ciwon ulcer da dawwammamiya za ta iya ciyarwa, kenan kaga wannan ta shiga masu su sha azumi su ciyar.
An tabbatar.
An tabbatar. Abu na biyu shine ciyar miki da abincin ki da baki azumi, wannan ibada ce da ta shafe ki ke, ba ciyar da ke bane. An gane kuwa? Shin abincin kanta ita wannan hakkin mijinta ne ya ciyar da ita, saboda ai ita za ta ci. Amma yanzu azumi kaga ai ba a ce mijinta ne zai mata azumi ba, tunda ibada ne ta shafi kanta, kenan ke ne za ki nemo abin da za ki ciyar. Kamar layya ne mace tana zargin mijinta bai mata layya ba, kamar yadda matan mu yanzu suke zama kurin mace sai ta miƙe ƙafa kawai, ita ba tana sayan gulagulai tana ƙoyewa, tana sayan babur adiri sahu ana mata, tana yanka lesi-lesi da shaddodi masu bala'in tsada, amma ba ta sayan gulagulai ba, kawai ta sake wai mijinta ne zai sayi mata. To mijinki yana miki nafila ne, mijinki zai je miki aikin hajji ne, ibada ce taki da ta shafe ki, da haka ki nemi kuɗin ki ki yi. Amma idan mijinki ya kyautata miki, ya baki kuɗi ki layya ya kyauta, ko ya sa ki cikin gama gari kuka yi layya shi ma kyauta, amma kyanta ki tanadi kuɗin ragonki ki yanka da kanki, wannan shi ne fi dacewa, ke ma ki shiga layin waɗanda suka zubar da jini Allah zai ba su lada. To haka abin da ya shafi ciyarwa na azumi, wannan azumin ibadar da ta shafe ki ne ke a karan kanki. Idan mijinki ya ciyar da ke, ya kyautata, idan bai ciyar da ke ba, ya kuma je ya ba wa wasu a waje, to ya munana. Saboda manzo Allah ce khairu sadaqati an zahari zinan, mafi alherin sadaka shine gida ya wadatu sannan ka miƙa wani. To a nan gurin, tunda ba hakkinsa ne na dole ba da halitta ki saci kayansa ki ciyar da kai, ki ciyarwa ba, sai dai kawai ki ɗauka, bayan kin ciyar ɗin sai ki ce mai gida sadakar da kake bayarwa, ni ma na karɓi sadakar don ni ma ina cikin maciya sadaka. Dauki ki amfani da shi, amma daga baya ki masa bayani, in ya miki Allah ya sako mata kyau zai ki nemo ki biya shi, in kuma ya ta zage-zage ya faɗa da shi kenan ki ba shi haƙuri. Da ki zauna ba ki biya ba, wanda ki ɗauka, amma in kin ɗauka ba ki mai bayani, amma da za ki je ki nemo naki na karan kanki shi ya fi miki alheri. Kuma gaskiya mijinki ba Allah bai zai kama shi ba don bai ciyar miki abincin azumin da kika sha ba, saboda ibada ce da ta shafe ki ke a karan kanki. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana sai da kayayyaki, amma akwai masu tsada wanda ba ta iya kawo su gida, amma ana kasawa a shagon tunda shagonsu ne. Ta ce idan mutum ya ce zai siya, sai a ɗauko masa. To in an ɗauko kuma sau tari sai ya bar mutum da kayan. To haka sai ta sa take barin mutum sai ya sa kuɗin kayan, sannan a ɗauko masa, sai a ce mai shagon ya ajiye su. Shi ne take tambaya matsayin irin wannan cinikin.
Kamar ya ɗauko masa ce mai shagon ya ajiye.
Misali, ba ta kawo kayan gida. Su waɗannan masu tsadar. Saboda in an kawo ɗin sai a bar mutum ba a siya ba. Sai ya zama to sai mutum ya sa kuɗinsa. Ita kuma sai ta yi wa maybe wanda yake shagon.
Kamfani da ya.
Shago ta ce ita. Sai ta ce a ajiye mata kayan kenan, sai a kawo mata sannan ta bawa mutum. Ma'ana dai sanda take siyar da kayan ba sa hannunta.
To a ina ta ne?
A'a, shagonsu ne ta ce.
Ba komai, wannan ya halatta. Mutumin da yake da shago yake mu'amala da shago, ai yana da iko da shagon, tunda har in an siya din zai ce a kawo. Kuma kuɗi yana hannunta, da haka wannan ya halatta ba laifi ba ne. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkarmi. Tambaya ta gaba take cewa mace ɗana azumi sai ta sha azumi guda biyar, a rana na shida ta yi wanka sai ta ci gaba da azumi, bayan rana ta fito sai ta ga jini kaɗan a wannan ɗinta a kafanta, to bayan shi kuma bai sake fitowa ba. Shi ne take tambaya ya azuminta yana nan ko ya
kare. Azumi ya kare jini ko ɗigo ɗaya ne in ya zo, in dai a cikin Ramadana ne, kuma in wannan jini dai jini ne na al'ada ko ɗigo ɗaya ne ya karye azumi, Allah ya ba da lada, sai ki kame bakinki kar ki ci gaba da yin cin abinci. Duk wanda jini ya za ta ci gaba da cin abinci, sorry, tunda ta ɗau azumin ne ya karye, kenan za ta ci gaba da cin abinci, amma a ɓoye ba a bayyana ba. Amma abin da nake so na ce, kamar mace tana cikin al'ada kurin karfe 12 sai ta je ban ɗaki ta ga alamar jini ya ɗauke ƙarƙaf, amma ita da asuba ma ta tashi ko sallah ba ta yi mata ma ɗauki azumi ba, amma sai da ta zo ban ɗaki ta shiga ta ga alamar jinin ta fa ya ɗauke kuma 12 ya ɗauke, to aiki ya same ta, ba za ta sake cin abinci ba daga 12 nan. Ba ta azumi amma ba za ta ci abinci ba. Haka malamin fiqh suka ce Allah musu rahama, za ta kame bakinta saboda falalar watan Ramadan. Ina fata ana fahimta. Haka matar da ta tsarkaka ana idar da asuba, an gama sallah asuba, kafin asuba ba ta san ta tsarkaka ba, sai bayan asuba, to za ta kame bakinta kamar dai mai azumi, amma fa ba ta azumi, kenan bayan sallah za ta rama guda daya aka hukunci yake wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa shekarar ta 10 da aure amma ta ce ba ta taba san mijinta ba ko kada shine take neman shawaran mallam ya za ta.
To irin wannan aure shine kullun abin da muke fadakar da iyaye ku yi nesa da yi wa 'ya'yanku auren dole da auren tilas. Saboda mace wallahi za ta iya shekara 20, 30, 40 ma wallahi ba ta san namiji. Da yawa mata suna fada akwai matar da take yau shekarun su kusan 25 ƴaƴan sun shiga jami'a har sun aurar da wasu tace daidai rana ɗaya ba su taɓa ganin mai gidanta dai tana son sa ba tace wallahi tana zaman haƙuri ne kawai ranar da mai gidanta da ya mata tilas ubanta da ya mata tilas ya mutu yana mutuwa yana jan ko 45 ba ta zo ta miƙa mai gida hannu tace ban takarda ta ya ce Hajiya bayan dogon wannan tafiya ta ce gaban takarda ta iya tsawon shekarun nan na zauna a gidan nan ne ina ladabi wa ubana ba don ina son ka ba zaman lafiyan ka ban takarda ya labarin ya sun shiga ni ba su ce wannan kuma ya je ka ji da kayanka na samu yanci ta ce daman babana yana raye ne ya zama wajibi in bi umarninsa yanzu duka tunda ya mutu bai san ma me ake yi ba zan ɗauki yanci na kenan wannan yana nuna ana iya samun mata ba wai fa goyon baya nake ba ba kuma na yarda hakan ba ne ba amma dai iyaye bai kamata su rinka bi 'ya'yansu auren tilas irin wannan aure na rashin daɗi ba kai kuma namiji kai nesa da zuwa ka auro matar da tace ba ta son ka auren wahala ne auren matsala ne sauransu to yanzu wannan matar ya za ta yi tsakani da Allah tun da harkin shekara 10 ba kya son sa ni kan duk wani wa'azi da nasiha da zan miki ai ya riga ya kare kuma duk wani hakuri kuma kin gama yi yanzu mutumin da ya shekara 10 wala ai yayi hakuri ko ta aya da zaka kara mai kuma ga hadisi bayan wannan to kawai ki nemi ya sauke miki kullum ki nemi ya sauke miki kuma in kin nemi ya sauke miki ba laifi yanki kai ba tunda ba kya son sa ita kuma soyayya ba iya ta sa mutum ita a dole a cikin zuciya sannan kuma auren ba dole bane ba tilas ne sai kin je kin zauna da wanda ba kya so ba Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita amma dai ki auna ki duba in zai yi in ba zai yi ba kuma ki ci gaba da hakurin insha Allah hakurin ba zai kashe ki ba wallahi wallahi na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mace ce suna jima'i da mijinta lokacin sahur suna cikin yi sai suka ji kiran sallah ta ce sai maza ya fita so ya mazayin azuminsu
a azuminsu yana nan azuminsu yana nan azuminsu yana nan kamar mutum ne yana cikin cin abinci sai ya ji an kira a salatu a wani malamai suka ce za su raba kansu shi kenan azuminsu yana nan insha Allah tunda ba da gangan suka yi ba. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa ta yi bakuwa tana sallah sai take kallon yarta wai tana tafa hannunta to bayan idar da sallah sai take tambayarta me yasa haka me yasa take haka a sallah sai ta ce mata wai malamin islamiyyar su ne ya ce za ka iya yin haka a cikin sallah shine take tambaya me gaskiyar magana
kana sallah kana tafi
eh wai yarinya ta take tafawa tana sallah
to Allah sauke
abin malamin islamiyya
ne ya bai halatta ba duk wani motsi da haraka wanda bai zo a cikin aikin sallah ba to bai halatta ba haram ne wasa ne da sallah ya saba wa alladina man salati mukhashi'un wadanda suke masu alasarafin ko fi salati mukhashi'un wadanda suke masu jin tsoron Allah a cikin sallar su tafi a sallah wannan aikin yan coci ne yayi da haka aje a ritsa malamin islamiyyar nan sai ya ba da dalili ki gaya mata idan ta koma garin su ta koma wajen malamin islamiyyar ta ce malam aya ko hadisi a ina annabi ya ce ai ana sallah ana tafi kuma ya zama diman da'iman ai mata suna tafi ne a sallah idan liman ya rafkanuwa to shine za su tafi a sallah dan a sanar da shi amma ya zama a dawwame kar a koya wa yara sallah suna tafiya watakila yarinyar ta yi kuskuren bayani watakila kuma malamin ne ya ɗaya wani karatun na daban ya loda 'ya'yan Allah shirya. Na'am.
mai tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin sakawa kaza kajin gidan gona booster a cikin abincinsu don su girma, wai idan ba su girma nan ba su yi katon-katon ba a siyan su da daraja?
To asali duk abinci da za a ba wa dabba idan ba cutar da ita yake ba babu laifi a bata, a gane ka'idar shi ne cutarwa. Da abinda za ka ba wa mutum da abinda za ka ba wa dabba idan akwai cutarwa haramu ne amfani da shi, da ka da booster da ruwan kaza da mai duk abinda ake ba wa shaka fashe ko me, idan dai likitan dabbobi ya tabbatar wannan ba zai cutar da dabbobin ba babu laifi a ba su su sha ko su ci, jikinsu ya kyau su girma da wuri. Misali akan wannan shine kamar mutum ya je gona ya noma masara ya yi feshi da zai sa masara ta girma da wuri, ko ya shuka mangwaro ya sa su yi manya-manyan 'ya'ya, tun da dama amfanin su girma a yanka a ci ne kawai ko su girma a sare a ci. Sannan sharadi na biyu ya zama wannan booster da ake sawa abincin kaji baya cutar da lafiyar dan adam. Idan yana cutar da lafiyar dan adam to haramun ne, idan yana cutar da su kansu dabbobin haramun ne su ma a cutar da su. Amma idan babu wannan kasuwanci ne sana'a ne wannan babu laifi mutum zai iya yi wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai mijinta ne yake auren mace mai bleaching sai yake faɗa mata wa'ai malamai sun ce ma ba haram ba ne, don haka ita ma ta fara. Sai ta ce gaskiya ita sai ta tambaya shi ne take so ta je hukuncin bleacher.
Bai halatta ba ta tsaya a kan fahimtar ki mijinki ne yake kan kuskure. Bleaching wani shafa mai da canja halittar Allah kenan da canja fata, haramun ne, taghyiru khalqillahi ne. Wala amurannahum min qur'ani fala yughayyirunna khalqallah. Shidan ya ce wallahi shi na umarce su canja halittar Allah, kuma duk wanda yake canja halittar Allah Allah zai masa azaba. Mai canja halittar Allah Allah zai masa azaba. Da haka mijinki ya auro mara addini wacce take bleaching, ki kokari ki bai shawara a gaya mata ta tuba, ke kuma karki yadda ya sake cikin hanyar halaka, ki ce masa ya hakura da fatar da Allah ya miki haka, idan ke auro ke ci gaba da amfanuwa da ke a haka, amma ya sake saba Allah kake masa da haka wannan, saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a yin da'a ga wani abun halitta kowa ya shi wajen saba Allah. Abu na biyu, bleaching yana cutar da gangan jikin ɗan adam kamar yadda likitoci suka tabbatar, yana ɗauke da cututtuka masu tarin yawa. Nasu injiniya da ka samu dama ka tambaya mana a dokta yi mana bayani, saboda yawa matan aure da 'yan mata suna bleaching, ko da karatu na gaba ne in ka samu dama ka tambayo mana shi, saboda su ji daga bakinsa don ni ba likita ba ne. Menene illolin yin bleaching, illolinsu a rayuwar ɗan adam? Kai ya jawo aya, kai ya jawo hadisi, don ba harkarsa ba ce, kawai ya ba mu illar a lafiyance ni kuma ya banne da aya da hadisi. Haka ya daidai?
Insha Allah.
To mu je injiniya.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai idan mutum ya mutu ya bar wa 'ya'yansa gado, idan suka alkhairi aikin alkhairi da dukiyar an ce za a ba wa mamacin lada, wai amma idan suka aikin sharri, okay, idan suka aikin alkhairi su za a ba wa lada su kadai, idan suka aikin sharri kuma wai za a raba zanubin da shi, shine take tambaya wai hakan da gaske ne?
To ana faɗa dai, amma ni ban san dalilin wannan maganar ba gaskiya. Abinda na sani shine ita dukiyar gado bayan mutum ya mutu, dukiyar gado bayan mutum ya mutu sai 'ya'yansa suka gada, to wannan dukiyar nasu ne. Ina fatan kana fahimta. To dukiyar da ta zama taka in ka je kai aikin alheri da ita, kaga ita za ka samu ladanka. Yawwa. To akan ce masu cewa zai samu zunubi sai suke cewa ai shi ne sababin da ya tara musu dukiyar, ya mutu ya bar musu suna saban Allah da ita, wataƙila bai tarbiyantar da su ba, sai dai Allah ya kama uban saboda rashin yi musu tarbiya. Bai yi musu tarbiya ba sun je suna cin haram ko suna aikata haram, don haka yana da kyau a kiyaye mazaje ko mataye idan iyayenku sun mutu ku aikata aiki alkhairi don iyayenku su samu lada. Kuma in kun aikata sharri kuma to Allah zai kama iyayenku, me yasa ba su koya muku alkhairi ba. Amma muna da nasi'am, duk wanda ya gina ɗansa akan alkhairi, aikata alkhairi ko da kuɗinsa ko ba da kuɗinsa ba, yana da lada, ko da kuma a bashi ladan kuɗin da ya bar masa na gado ba. Amma dai za mu daɗa bincikawa insha Allah ta'ala, a tuna mini za mu binciko mu ji me ya dalilin da suka dogara shi na cewa haka ɗin. Wallahi wala, amma a baka dai ana faɗa uba ya mutu ya bar wa 'ya'yansa dukiya suna ɓarna, ka je ka tarar da Allah game da bala'i kamar yadda ake faɗa. Wallahi wala, na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana godiya ga malam da kuma 'yan uwa da suka yi mata addu'a ta samu miji har ta samu ta yi aure. To yanzu kuma tana so a taya ta da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya tare da duk musulmai baki ɗaya.
To Allah ya saka da alkhairi. 'Yar uwa ce da ta aiko muku da addu'o'i a nan gurin, a wannan majalisi muka ɗaga hannu muka roƙi Allah, Allah ya ba ta miji. To Allah ya karɓi addu'a fa miji ya samu. Allah ya karɓi addu'a miji ya samu, kuma yanzu ta daɗa turowa a yi mata addu'a Allah ya ba zaman lafiya. Daman ta turo ba ta turo da kuɗin sadaka ba da kuɗin addu'a ba, zai ke daman ta samu ba ma karɓan kuɗin addu'a. Yanzu kuma da ta yi auren ba ta kuɗo turo da nakiya, ba ta turo da dubulan da cincin na aure ba, amma dai ta ce a musu addu'a. Babu komai, Allah ya miki albarka, mun ji daɗi da kike bibiyan shirin ma, kuma Allah ya sa kika ci riban shirin har kika samu miji ta dalilin shirin, kuma kin ji daɗin addu'a kin da turo. To jama'a mu yi mata addu'a, kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mai gidanta. Allah kuma ya kare musu fitana da sauran matan mu gaba ɗaya da yayan mu. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa shin mace za ta iya karanta alkur'ani a waya, application kenan na waya, ba ta cikin tsarki, ma'ana ko tana cikin al'ada kenan?
Tayyib, dangane da karatun alkur'ani ga macen da take cikin al'ada, Imam Malik rahimahullahu ta'ala yana da ra'ayi guda biyu. Akwai riwaya limanna, ta hana, Imam Malik ya hana mace mai al'ada ta karanta alkur'ani. Wata riwayar Imam Malik, Allah ya masa rahama, ina magana kan malikiya kenan. Imam Malik a wata riwayar kuma ya halatta ta karanta alkur'ani ko da tana cikin wato al'ada, ya ce linnisyan, saboda yana gudun tsoron, yana jin tsoron kar ta manta. Kenan dalilin malikiya na halatta wa mace mai al'ada ta karanta alkur'ani shine dan kada ta manta, ya ce li'anna al-hayda ya takarrar, saboda ita al'ada tana maimaituwa duk wata ana yi. A ce ba za ta karanta alkur'ani ba saboda tana haila, kaga maimaituwar hailan zai sa ta manta alkur'ani. Da haka ya halatta ta karanta alkur'ani ko da tana cikin jinin al'ada, a zance mafi inganci. Muhammad bin Maslamata, Allah ya masa rahama, ya ce ya halatta ma ta karanta a takarda ma, kaga a waya babu laifi. A waya kam kai tsaye ai za a karanta, tunda kawai yatsa ne ba shi Qur'ani ake taba ba, wuta ce haske ne ake taba. Da haka mai haila ta rike waya ta karanta alkur'ani ba laifi bane, ya halatta. Shi Muhammad ibn Maslama ya bada fatawa cewa ta nemi wadda za ta rinka bude mata Qur'anin, tana zaune tana leko alkur'anin, amma kar ta taba shi, ta samu wadda za ta rinka mai tana juya mata takarda, shafuffukan tana karantawa. Ina fata ana fahimta. A wata riwaya ya ce a maliki, aka ce Imam Malik ya ce ina so a samu dama da za a bawa mai al'ada ta rinka karanta alkur'ani, saboda gudun ɗaukar lokaci ba ta karanta alkur'ani ba. Haka mai janaba a wata riwayar an ruwaito ba zai karanta alkur'ani ba mai janaba, kaga shi namiji ai baya haila sai dai yana janaba, ai ko yawa. To mai janaba zai karanta alkur'ani amma al-yasir, waya suka ce kaɗan ne zai, ɗan kaɗan zai karanta. To amma dai zan ce mafi inganci hatta mai janaban ya halatta ya karanta alkur'ani, tunda ita ma janabar aita ta karrar, tana iya maimaituwa yau da gobe. Da haka duka gabaki ɗaya ya halatta su karanta alkur'ani, taɓa alƙur'anin ne wasu malamai suka hana wasu kuma suka halatta inda kuma alari ya ce illal juz'a minhu sai wani juz'i wani ɓangare na shi alƙur'ani idan an ce juz'i abinda ba cikakken alƙur'ani ba izu 40 juz'i ne izu 30 juz'i ne izu 10 juz'i ne izu 20 juz'i ne izu 5 juz'i ne shi yasa ma izu 2 ma aka ce juz'u amma duk wannan juz'i ne kaga idan za ta iya taba kadan ko zai iya taba kadan wasu malaman suka ce to ai shi zancen Allah ai magana Allah da da aya ɗaya da aya dubu duk sunan su magana Allah ne tunda aka halatta ya taba juz'i to ya halatta ya taba Qur'anin ma gabaki ɗaya wallahu ta'ala a'lam muna fatan Allah ya ganar da mu na
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa dai ita ma akan hailan ne wai idan mace tana jinin haila ya halatta ta yi alwala idan za ta kwanta wai wata ta ce mata gaskiya wai ba ta da wani amfani tunda ba ta da tsarki
ita alwala ana yin ta ko da ana cikin jaraba ma in za a kwanta bacci sunan ta alwalar kwanciya bacci ba alwalar sallah ba da haka ya halatta ta yi ku rinka karɓan fatawa a wajen malamai ku daina karɓan fatawan addini a wajen gama garin mutane da wani ya kira ni yana tambaya na akan wata matsala ta addini wai abokinsa ya ce masa wai ba a kafa hujja da maganar malamai wai kawai ba wani malamin da zai ce wani malamin addini ya zo ya ce kaza a zo a ɗauka ya yi kirshi ya ce ka rabu da shi ka daina karɓan fatawa a wurin mutane 'yan bakin titi duk wanda ba harkarsa ba ne ilimi to kai ya sa baki a cikin harkar ilimi don shi ilimin addini ilimi ne wanda yake sai an je an karanta shi matan mutane su daina hauragiya su daina hauran katanga suna shiga wani addini suna ba da fatawa ba da ilimi wallahu a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana yi wa mijinta bincike a waya sai abin ya dame ta wace ta dauko alqur'ani ta rantsuwa akan ta daina wai amma shedan ya sake rinjayar ta dai har ta sake bude masa waya shine take tambaya ya matsayin wannan rantsuwa da ta yi mijin nata kuma ya ce wai shi ba ruwansa
a cikin ce ka fara mana ai kawai ce 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 ka fara tunda ta rantse ba za ta yi ba kuma ta je ta ce 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 ta fara
kuma ga shi da qur'ani ta rantse ta
Allah ya sauke mata Allah ya yi mata Allah ya sauke mata na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mijinta ne yake aiki a wani gari yakan yi wata hudu haka kafin ya dawo sai sati ɗaya ko biyu to sai ya ƙara aure a can inda yake aikin so zai yi wata hudu kenan a can yanzu ya samu hutu zai zo gida sai ya ce wai za su so tare da amaryar wai ta ga yan uwa ita kuma ta ce gaskiya ba ta yadda ba saboda yayi watanni a can yanzu kuma sati biyun da za a mata za a zo ana daukan amaryar suna fita tare a ce za a je a kai ta ga dangi sai ta ce ita kuma a ce za a cinye mata lokacin ta sai ta ce ba ta yadda ba gaskiya to shi kuma ya ce wai ba ta da hakkin da za ta hana shi shine ta ce to hakan da ta yi akwai laifi a dai yanke masu
to na farko dai ina miki jaje da wannan kishiya da Allah ya zarafce ki da ita ta alheri amma kishiyar alheri mijin ki ba laifi ya dan ya kara aure halal yayi amma kina da yanci ki nemi hakkin ki kuma kar a cutar da ki baki da kuma hakki ki hana shi ya zo da matarsa su zo hutu kamar yadda kuma baki da hakki ki hana shi ya kai matarsa gidan yan uwanta ta ga danginta ya gidan yan uwansa ta ga dangi ba ki da haƙƙi amma kina da haƙƙin kwana ne mace ya kamata ta gane haƙƙin da kike da shi akan mijinki haƙƙin kwana ne amma a ɗauki miji tun daga safe har dare bai sai zai wani tasarrufi ba yana hannunki ba ki da wannan haƙƙin saboda ki sani abinda shari'a ta hana shi kai zai kwana a gidan wata ba kwananta ba amma a yi ne a rana zai fito zai nemi abinci zai tafi wajen abokanansa zai tafi harkokinsa da haka wannan rarar lokacinsa shi da yake da shi wanda ba naki ba ne ya halatta ya je ya kai matarsa ta je ta yi bukatunta ba laifi ba ne kar ki kuskura ki hana shi kuma ba ki da hujja amma in ya ce zai zo su yi rabon kwana ne to nan kan ki ce sai dai sama da ƙasa don kuma ba saboda me ta cinye lokacin miji shi wata hudu tana tare da miji kuma miji ya dawo miki zai miki sati biyun ki ke kin haƙura kin bar musu wata hudu kuma a cikin sati biyu masu zuwa ku rabon kwana. Wannan in ke kika yadda ba laifi, amma in ita ta bukata sai a zo an yi da ita, wannan akwai zalunci a ciki. Kuma ki tsaya ki da iya karfinki sai kin kwaci hakkinki, sai dai in sun fi karfinki sun kada ke to sai ki sallama. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa ita sabuwar uwa ce kuma jaririn su ya kasance na da kuka sosai ko bacci ma a hannu yake yi. To tace wasu lokutan idan baban yaron baya nan ba ta da wanda zai rike mata yaron, ko da tana cikin sallah yaron ya ta rike shi zai ta kuka. To tace wai tana shagaltuwa da wannan kukan nashi ko da tana sallar. Shine take tambaya ya makomar sallarta, wannan shagaltuwa da take da kukan yaron lokacin sallah yana bata mata sallah ne ko kuma tana aikata zanubi a zata?
Sallar ta insha Allah ta yi idan ta yi dukan sharuɗa da dokoki na yin sallah, wannan babu laifi, ai larura ce. Wanda Allah ma yana sallah yana daukan Hassan da Hussein, babu laifi a cikin larura ce. Muna fatan Allah ya baki da mai haƙuri kuma ya canja kukan nasu ya zama alheri. Kuma ina miki albishir, ba dai aya ba ne ba hadisi ba, amma dai iyaye sun canfa sun ce duk da aka ga yana da yawan kuka to mai ilimi ne ba, akwai karatu akwai ƙwaƙwalwa, eh zai yi albarka. Ni ma wata abokiyar mahaifiyata take gaya mini wata rana ji gaishe ta, wannan dan chocolate ne da bakin hanya nake ba ka injiniya.
Eh
aka da na je gaishe ta sai ta ce da hulatan ci take ga ta ce Abdullahi yanzu dun anna na ce min mana inna am ta ce ma na yanzu kai ne Abdullahi kai ne kai ne ta ce no ta ce lokacin da aka haife ka fa ni ne na zo da aka ciro ka ni ne yanke maka cibiya na ce yanzu ni ɗin kai kika yanke min cibiya da cijiya tana nan a raye ina so in je gurin ta in hira da ita ta ce gwada yi ko da gaske ta ce ga wuri kaza kaza sauransu na ji daɗin hira da ita sosai ta ce to malam shayi kafin ka tafi abin da zan gaya ta ce lokacin kana yaro kana da kuka yawan kuka ta ce akwai wata yarka ta ta dukanka ta ce ta dukanka saboda kana da yawan kuka sai mahaifiyarka sai ta ce ke rabu da shi in ta zo duka sai ta ce mai shi yakin katon kan nan ta damu tare da kuka ta ce sai ta ce sai mahaifiyarka Allah bai ɗanta rahama ta rasu ya ce cewa ki daina dukan sa wannan kan fa karatu zai fa malami ne wallahi kuwa ta ce sai mai na da ɗan wata tafsiri ya ta ce sai mai an ce kana tafsiri na ita kuka na tuno abin da mahaifiyarka ta faɗa a kanka. To irin wannan maganganu na iyaye da kakanni canfawa suke yi haka kawai yau da gobe ne sai su faɗi abu. To amma dai ba da sunan shi a wani lokacin sai ga Allah ya karba kuma ya yi, amma fa ni kuma ka gani ni da nake ni kuma ba na san yaro ne kuka wallahi
ba wani ne san ne
wallahi ba na san ba wai na tsane shi ba fa
eh ba
to ban san ya zan fassara ba dai
ai akwai
da mu hadi akwai takurawa sosai. To amma dai Allah ya musu albarka
amin
da masu kuzan da wasu kuka. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta gaba shi ma wai akan saki ne, shi ne yake tambaya idan mutum ya yi saki ɗaya ba a yi komai ba har ta gama idda ta yi wani auren sai kuma ta ƙara dawowa ta aure shi, to saki ya za a irga igiya auren da take tsakaninsu biyu ce ko uku? Sannan kuma tambaya ta biyu shi ma idan aka yi saki uku har ta yi wani auren kuma ta fito aka yi komai da wancan wato wanda aka yi sabon auren shi ma in an yi komai igiya aure nawa ake dawa ake wannan tsakanin su?
To asali dangane da sakin da ake yin komai alqur'ani ya bayyana cikin surah al-baqara at-talaqu marratan, ma'ana at-talaqu marratan sakin da in an yi ana iya maido da mace sau biyu ne, sakin farko a sake ta a dawo da ita, sake na biyu a sake ta a iya dawo da ita, wannan shine maratan al'ula al-marra al-mara tsaniya. Amma idan aka yi suke na uku to ba a dawo da mace, na ake suke na uku ba a dawo da mace. Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua, a can gaba ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi rahamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha, anan yana magana akan idan an saki mace sakin da za a iya kome saki daya za a iya kome in an saki da saki biyu ba za a iya kome amma an yi na uku ba za a yi kome ba to na daya da na biyu din bu'ulatuhunna mazajen su ba'al an gane ko ba'al ana nufin miji shi ne ya fi cancanta ya mai da ita idan ana nufin sulhu da gyara wuri to shi kenan idan mace mijinta ya sake ta saki daya ya dawo da ita ya kara mata saki biyu to bai dawo da ita ba sai ta tafi gidan wani ta je ta yi aure kaga shi a wajensa ya sake ta ne sau biyu to idan ta je ta yi aure ta jiyo ba daɗi sai ta sake dawo masa aka ƙara ɗaura aure sabon ɗaura aure wannan ba saki biyun silanda yanzu ya cika wannan doka ne ta alƙur'ani na at-talaqu maratan an yi saki ɗaya ya dawo da ita an yi saki na biyu ya daɗa dawo da ita kenan wannan saki guda biyu da ya mata ɗin suna nan ko da aure ɗari ta yi ta take dawowa
duk da sabon ɗaurin aure
duk da sabon ɗaurin aure ai ba da sabon ɗaurin auren ai kaga ba wani ta je ta aura kuma bai cika wannan komen ba yi
kamar dai a ce ina gane
ka gane ai ya kamata ya yi ɗaya ya dawo da ita to ya yi sake na biyu ba ya kamata ya dawo da ita ba to bai dawo da ita ba sai ta tafi wani gida to yanzu zai ci moriyar dawo da ita saki na biyun nan ne sai ta zauna in ya daɗa mata saki ɗaya to kuma bai isa ya sake dawo da ita ba hatta tanki hazardan gaira sai ta auri wani miji ba shi ba ku gane cewa saki yana salwanta saki yana saraya saki yana zubewa irgen saki yana zubewa ne idan ka saki mace sau uku ta tafi gidan wani in ta dawo to shine ya zube gaba ɗaya za a dawo fresh amma duk sakin da ba saki sau ɗaya sau biyu sau uku ba ne idan ka sake ta sau ɗaya ta je ta yi aure ta sake dawa wannan ɗayan yana nan in ka sake sakin ta sau biyu ta tafi wani gida ta je ta yi aure kar ta ɗauka wai ta dawo fresh a'a yana nan sai in guda uku ne ina fata ana fahimta to sai in ya sake ta kuma ya sake ta sau uku ko to bai dawo da ita ba daman bai dawo da ita ba sai ta je ta auro wani sai ta dawo gidansa to wannan fresh kamar amarya da ya sake samun aure ne babu wata damuwa wallahi wallahi nan
Allah ya sa ta mai tambaya ta gaba suke cewa bai an daura auren mace ne to wanda aka daura auren yana Libya angon kenan kuma har yanzu angon bai zo ba tsawon shekara guda kullun yana cewa gashi nan zuwa amarya ta fara gajiya shine wai suka ce wai za a iya juya za a iya juya auren wai ma'ana wai akwai kaninsa tunda shi yana gari kawai sai a juya auren wai
ka la ilaha illallah wannan mutum ɗin tabbaya ne wato mutanen mu yanzu jahilcin sai ya kai haka Allahu akbar
to juya auren kawai
babu abinda ba za ka ji ba idan kana karɓar tambayoyin mutane jama'a dai duniya kun ji dai yaya ne aure mace bai zo ba yana can Libya yana can ina ne
shekara guda
shekara guda
amarya ta gani
amarya ta gani to shine ake so a yi juye a yi juye take cewa baƙin mai ne a can da kiran bai halatta ba bai halatta ba abinda za a yi shine shi yayansa ya aiko mata cewa ya sake ta ya yi bayani a kafa shaida cewa ya sake ta sai ta gama idda to sai kuma kaninsa sai ya zo ya daɗa neman ta sabon nema sai a ɗaura musu aure in tana son sa amma ba za a yi juye kawai kamar yadda ka faɗa ba wallahi wala nam
Allah ya saka da alkai mai tambaya ta gaba daga USA ne abinda suka ce mutum ne in zai kafin ya tafi ƙasar waje America kenan USA yana da aure so san da yayi visa da komai ya rubuta yana da aure sai ya tafi ya bar matar shi to idan ya je can idan yana neman resident permit haka, permit ne dai suka ce ko takarda ce dai suke ake nema, to mutum zai ƙara aure a can. To su kuma ba za su yadda ba sai an tura musu takarda cewa mutum ya saki matarsa ta gida. To ya ce sun kasance suna yin hakan kawai sai a turo takarda daga ƙasarsu a matsayin mutum ya saki matarsa. Matan ma ba sa gaya wa matarta, mutum ba zai gaya wa matarsa ba. To shine shi kuma yake tambaya halaccin wannan abin. Me halaccin wannan abin da ake?
Su mutanen Amerika ya aka suka san yana da mata a gidan.
Ai tun da zai tafi dama, ya sa married a matsayin yana da aure.
To
dama kuma yana da auren da gaske.
To kenan ka ga nan gaba in mutum zai tafi Amerika ya daina sa married kenan.
Tayu kuma ba za su wani zai tafi wahala ne in mara auren ne.
Eh to ba mamaki kuma.
Za su ce ne bai zai je.
Ba mamaki kuma. Kuma wataƙila ko akwai advantage in ka ce married ne za a baka dama ka zo da matarka.
Eh ko dai wani abu.
To Allah ya sauƙi.
To ka ji dai abin da suke.
To wannan a engineer wannan yana daga cikin ibtila'i da jarrabawa da 'yan uwanmu da suke zama a ƙasashen turai suke fama da shi. Jarrabobi da matsalolin da 'yan uwanmu suke zama a ƙasashen turai suna da yawa. Daga cikinsu akwai wannan. Su a ƙwaƙwalwarsu, a tunaninsu, a rayuwarsu, su ba su yarda da mata biyu
ba.
Kai kuma mata ɗaya ne. Akwai kuma mata huɗu ne. To kuma ka ce za ka zauna a ƙasarsu. Su kuma shi ne dokar ƙasarsu. Da haka ko dai ka bi dokarsu ko kuma ka karye dokar Allah ka zauna a ƙasarsu da wani tsari wanda shi suke so. Daga cikin kafin ba da amsa daga cikin jarabobin da suke fama da shi shine ba a iya tsawatawa yaro. Duk yaron da ya wuce shekara 18 ma uba bai iya tsawatan masa kafan mai doka ba. Wannan jarabawa ce da 'yan uwanmu suke rayuwa a Turai suke fama da shi. Domin kana da yarinya budurwa shekarar 18 za ta iya za ta zo da namiji ko ta kwana da shi ko ta hira da shi ko ma ta ki kwana a gida ba kai saka tambaye ta don me ba za ta ce ah what happened. Za ta ce a kan me ina ruwanka da ita saboda tana da yanci. Wannan jarrabawa ce wanda mu typically ya saba wa me tarbiyyar mu ta addini. Daga cikin jarrabawa da 'yan uwanmu suke fama na Turai shine ba a dukan yaro ba a tsawatawa yaro. In ka bugi yaro yaro ya je makaranta ya faɗa an bige sai dai ka ji motar 'yan sanda tana wai 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 a ƙofar gidanka.
Sai a ƙwace shi ma
wajen mota. Sai a ƙwace da. Sai a ƙwace shi. Sai a ƙwace in ma an dawo da shi wata shida an ci sa. Wata ta yi min tambaya a can da na je UK ta ke gaya min cewa ai an taɓa ma ƙwace wa 'yar uwarta ma da aka ƙwace ya mula ma ɗan gaba ɗaya. Gaba ɗaya sun ce ana ƙwace shi sai aka kai wani ya ce yana so. Kawai sai aka bashi ya rike. To wannan duk jarabawa ce da kuma haramta musu su zauna da mace guda biyu. Su ba auren su mace guda biyu sai dai ka ce ko ka ce wai Fatima ake cewa ko me ko abokin zama. To su kuma ka ga aure haram ne auren mata biyu amma kuma karuwanci ba na halal ne ka zauna da daduro da matar da ba ta ka ba shi kuma halal ne a wurin su. To wannan duka matsaloli ne na zamantakewar can. Akwai damuwa da yawa. To amma dai addinin musulunci ya ba da amsa akan komai. Abinda dan uwa ke tambaya ko yar uwa take tambaya tana zaune da mijinta ya tafi kasar Amerika ya so ya ƙara aure a can kuma ba a auren mace guda biyu da haka dole sai dai ya zo da takardar da ta nuna ya saki ta can ta gida kenan. Dan haka sai ya sake ta don ya ƙara aure a can alhali shi bai sake ta ba. To anan sai mu zo hukunci meye malamai suka ce at-talaqu bila niyya ko kitabatu talaq bi ghairi niyya. Wannan akwai shi hukuncin sa a cikin littafin fiqh. Mutum ya rubuta takarda ta saki amma fa ba da niyya ba ko ya saki amma bai yi niyyar sakin ba. Shi idan mutum ya saki mace ba da niyyar ya sake ta ba ta saku amsar ita ce ba ta saku ba. Yanzu ke mijinki da ya tafi da takarda ko yasa aka yi wa mai takarda ta saki ya ba wa hukuma a can cewa ya sake ki ai ya sa an rubuta takarda ko ya rubuta takarda ba da niyyar ya sake ki ba. Wani situation ne wani condition ne warranting ya sa ya ba da wannan takarda amma shi a kararar nafsihi a cikin ransa bai sake ki ba, don haka ba ki saku ba. Shine malamai suka ce la ya ka'u at-talaq, suka ce la taqa'u al-kitaba, wato idan mutum ya rubuta saki la ya ka'u at-talaqu bil-kitabati bi ghairi niyyatin, idan mutum ya rubuta takarda ko rubutawa yayi da hannunsa ya rubuta amma ba da niyya ba, to ba ta saku ba. Wannan fiƙhu ne mai kyau da ya kamata mutane ko mata su sani. Yanzu misali yadda za a gane wannan, wata ta zo ta ɗaga wuƙa ta ce mijinta rubuta mun suke in ba ka ban kashe ka, sai ce a ba su yin kashe ne ba, kawo takarda, kawo takarda hajiya, kawo ki gani. Ya karɓi takarda ya rubuta ya ce shi wane wane ya sake matarsa saki kaza, sai ta murna ta tafi. A banza ba ki saku ba, saboda ai ba niyya da yi niyya ba. Ka ce ka sake ni ko in kashe ka, ka ce ka sake ni ko in tura ka a rijiya, ka ce ka sake ni ko in danna ma dutsen guga, ka ce ka sake ni ko in shaƙi kan halakar da kai. Sai ya buɗe baki ya ce ya sake ta, ya sake ta, ya sake ta. Kaga ya yi talaffuz bi talaq amma biduni niyya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. An mai tilas ne. Waɗannan hukunce hukunce ya kamata mata su gane. Daga duk matar da ta tilasta a mijinta ya sake ta, wallahi ba ki saku ba. Sannan duk wanda wani yanayi ya sa ya rubuta matar ta saki ba tare da ya yi niyya ba, ta saku ba. Wani ya yi tambaya cewa ya shiga wani yanayi ya je ya rubuta matar ta saki, sai bayan wani lokaci ta ce ga takarda, ya ce wallahi bai ma san ya rubuta ba. Ya aka yi ce wallahi tsabar yau ce da yanayi kawai. Rubutunka ne, ya rubutuna ne. To bai ma san ya yi ba. Shi ma wannan in mun duba wannan maganganu na malamai ba ta saku ba. Suka ce shi saki yana da sharaɗi guda biyu kafin ya afku. Sharaɗin farko shi ne an yaksu da az-zawju talaq, an yaksu da az-zawju talaq, miji a lokacin da ya sakin nan ya kudurce a ransa, fa yana nufin fa ya saka ne. Duk wanda ya ce in kika fita kika bar gidan nan wallahi a maimakon aurenki amma bai niyyar saki ba, ya faɗi wannan ne don ya hana ta katta fita daga gidan, saboda yana ganin abu na ƙarshe da zai gaya mata katta fita a gidan shine ya ce mata a maimakon aure, kuma sai ta fita. Matan wannan zamani in Allah ya sa da kuma za ta fita, da ku daina ma gaya musu kuna ɓata lokaci ne, ba ki saku ba, don bai babu niyyatut talaq, lam yaqsidut talaq. Wannan kenan. Sannan kuma an yaqsuda ma'ana, sharadi na biyu shine wato yayi kudirin ma'anar wato sakin. Menene an yaqsuda ma'ana? Ma'ana an yaqsuda hallu uqdatan nikah, lokacin da ya sakin yana nufin ya tsinka igiyar aure tsakaninsa da matarsa. A lokacin da ya yi wannan saki, dole duk sharadin duk sakin da mutum zai yi wa mace, to sai ya cika wannan sharuɗan guda biyu. In dai bai cika wannan sharuɗa ba, ko ba ta saku ba. To yanzu wannan wanda ya sa aka rubuta mai takardar saki daga Najeriya aka tura masa Amerika cewa ya saki matarsa, ya yi ne kawai don ya samu damar da zai je aure wata? Da haka ba ta saku ba, kuna nan kun zama mata guda biyu. Waccan matan halattacciya ne, wannan ma kuma halattacciya ne. Allah ya ba ku mafita, Allah kuma ya ba da yanda za a yi, Allah kuma ya sake ma kai ki Amerika nan, ki dan je ki dan sha daɗin nan, ki dawo gaskiya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa shi ɗalibin Kanema kuma ɗan agaji, to idan suna aiki wani lokaci a masallacin Juma'a liman yana huduba, wasu mutanen fa dole sai an musu magana saboda za su zo su yi abin da bai dace ba. To shi ne yake tambaya, yake neman ƙarin bayani ga shi an hana huduba ana magana.
Haka zancen yake, idan ana huduba duk wanda ya magana ana huduba ya zubar da Juma'arsa. Har ka je a ƙoƙarin gyara wani kai ta asarar Juma'an ka, ba dan agaji take ba, ko ƙanin mala'ika ne ka tabo, ka kula da kyau abinda ƴan agaji suke yi a masallatan Juma'a. Ana huduba neman taimako fi sabilillahi, wallahi haramun ku ki aikata. Duk taimakon da za ku nema fi sabilillahi ku rinƙa bari sai an gama huduba ko kafin a yi huduba. Amma da zarar an fara huduba, kowa ya aje akwatin sa neman taimako. Kuma ya kamata limamai su faɗakar da wannan, a faɗakar abin tausayi, hatta masallatan Ahlus Sunna da ake karatu ana karantarwa, duk wani motsi taharruk babba an hana shi a sallar Juma'a. To masu gyara babura, masu gyara mashina, a wannan za a iya ba su hukuncin larura, saboda akwai buƙatar dole su yi wannan abu. to su kuma za a iya ba su hukunci cewa ai su ba su zauna a masallacin ba, ballantana lazimtan sauraron hudu ba ya kansu, shi bai ma zauna a masallacin ba ko bai zo cikin masallacin ba ko bai ma shigo haraba ba, yana can wajen masallaci ne yana gyara mutane ai fakin wannan babu laifi, eh wannan babu laifi tunda bai shiga cikin ainihin ma'ana bai shiga sallah ba injiniya. Wannan hukuncin ya shafi wanda ya shiga sallah ne, kamar wanda ya tafi a hanya shi bai zo masallaci ba amma yana jin hudu ba sai ya ta hira da abokinsa za a ci juma'a sawa ci, a'a ai bai shiga sallah ba, amma wanda yake cikin masallaci liman yana hudu ba kuma yana shagaltuwa da wasu ayyuka wanda ba na larura ba, wannan bai halatta ba, kuma ya daidaita sahu ba larura ba ne, ana cikin hudu ba kana alhaji matsa nan wannan ba larura ba ne, saboda ba abin da zai faru idan ka bar shi ya zauna a wurinsa in aka tada iqama ya daidaita wannan ba laifi ba ne, da haka in aka je ku kula kar ku je ku yi ta asarar juma'a ko wallahi wala na amma na
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba shi ma akan saki ne, waya samu sabani da matarsa akan rashin kunya har dai suka yi zage-zage sosai, ya ce mata idan ta fita dai ya sake ta, to yana cikin maimaita hakan saboda wai bacin rai yana maimaita in kika fita na sake ki, suka ci gaba dai da fada sai ya ce mata to ya sake ta, ya sabi tabbaki sai ya ce mata ya sake ta, to dai sai ya kara gyarawa ya ce in ta fita ya sake ta a take gyara wannan maganar tashi saboda tsoratarwa, to shi ne yake tambaya wannan sakin ya auku,
sakin bai auku ba, ai mun yi bayani mun ba ku ga'ida duk abin da mutum ya faɗe shi bakin ya subuta ya faɗa ba da niyya ba ta shiga ba, kamar yanzu ko da ma ba kawai mutum yana zaune kawai ya zo zai faɗi wata magana sai ya ce matarsa na sake ki ba ta saku ba, at-talaffuzu bi kalimati bi lafzi talaq la yaqa biduni niyya, lafazi da faɗan cewa na sake ki ba tare da niyya ba baya aukar da saki, dan haka matarka ba ta saku ba ana nan lami lafiya, amma fa ina gaya wa maza ku kiyaye wannan yayi na cewa in kika yi abu kaza a maimakon auren ki tsohon yayi ne, in dai matan wannan zamanin ne ina shaida muku kana gama faɗa kuma za ta yi, kuma abun mamaki ka lura injiniya yawa-yawan su namijin da ya kafa dokar in an yi din yana nufin an ya saki matarsa shi zai dawo kuma yana neman ya za a iya dawo da matarsa. mata masu gidan ranakin ita ma ba ruwanta ita ce ta ai ya ce ya suke ni ni na tafi, amma shi da kansa zai zo yana neman ya za a samu masa ba nan ka karanta mana wata tambaya ba ta tuno wanda ya ce in kika kuskura kika fita daga gidan nan, in fa kika kuskura kika fita daga gidan nan wallahi na suke ki, a'a ba sai ta ruga ta yi kofar gida ba ya bi ta da gudu ya je rungu mota ya dauko ta ya je hota gida ya dawo da ita, to ka duba fa da nisa za ka dora kanka abinda ba za ka iya ba wallahi alam na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai su bi ne a wajen mijinsu kamar dai kara aure, ta ce wai ba shi da karfin rike mata biyu, shi ne take so wai mallam ya ba ta shawara ya za ta yi,
to abubuwan naku ne na mata sai hakuri, wani lokacin aka biye ku kukan daman inda namiji ya kara aure yawanci cewa kuke bai da karfin karawa ko da ma yana da karfin mu yanzu ba ganewa za mu yi ba, a yanda zancen yake shine shari'a ta ba wa namiji dama ne ya kara aure idan yana da iko, in kuna da in mutum yana da iko, duk wanda bai da iko to kar ya kara, to na ɗayan ma aito da iko ballantana na biyu, ta haka idan mijinki ya je ya yi rikicin aure ya karo ba tare da yana iko ba gaskiya ya aikata laifi kuma amma dai zai samu lada, sai dai kuma in ya tauye miki hakkinki kuma zai samu alhaki, to ya za a yi ya riga ya karo aure miki zai ke ta addu'a Allah ba ku zaman lafiya kuma ya bashi ikon da zai rike ku. Na'am.
Mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum sheikh, my nightmare about Ramadan is that I kept speaking after wudu or when it's raining because I feel like there is remaining water in my mouth after wudu and I feel the same when it's raining. So what is the solution for this kind of issues? Thank you.
Ita wannan baiwa Allah tana tambaya ne cewa tana da matsala tana da damuwa zuwan watan Ramadan, me yasa take damuwa zuwa ta Ramadan, saboda tana da larura na yawan tofar da yawu idan ta yi alwala, sannan haka in ana ruwan sama ita kuma larura ta kenan, in ta yi alwala haka tsirce-tsircen yawu ko da kuma ana ruwan sama tsirce-tsircen yawu, sai ta ji kamar akwai ruwa ne a bakinta tunda ana azumi, to sai ta ji wannan alwalar da ta yi. Galiban duk wanda ya alwala ai ya ji a bakinsa, zai ji bakin ya dan kawo ruwa, to sai ta tofarwa ta tofarwa. To ta ce abin da yake damunta shi ne ya za ta yi, menene warware wannan matsala, saboda ta yi alwala kuma tana jin alamar kamar ruwa ne a bakinta, kuma gashi mutum ya sha ruwa yana azumi, azumi sai ya kare. Azumin ki yana nan bai kare ba, ke ne ke jin kamar haka, kuma jin wannan alamar yawu yawun da yake zuwa miki a baki da kike a speaking, wannan baya nuna azumin ki ya kare. So you don't have any problem, alhamdulillah. It is zarura, we can take it as zarura, and advisably you should try your best to go and see a doctor that is maybe specialized on that part to treat your problem before the coming of Ramadan. Even if such does not happen, your Ramadan or your som is accepted inshallah tabaraka ta'ala. Spitting does not spoil fasting. Spitting does not spoil fasting. So you can pass inshallah ta'ala, and we are praying for you. Allah make it easy for you and for us in general. Now
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana cikin jarabawa ta rashin aure, kuma gashi ana mata gori. Tace wai ta yi addu'a shiru-shiru, wai har tunani take wai ko addu'a ta tace ta yi yawa, har tana jin ba daɗi a zuciyarta, zuciyarta ma dai ta yi rauni. Tace a duk lokutan karɓar addu'a duk ta bi su, kuma duk wani saɓon Allah ta guje masa, shine take so dan Allah malam ya sa bakin shi mai albarka da mutanen da suke sauraro, dan Allah ya ba ta miji nagari mai albarka.
To wannan tunani naki na cewa kin yi addu'a ko ta yi yawa, kuskure ne, karki sake faɗa, wanda ki je Allah ya fushi da ki. Ke wace ce da zaki addu'a, ki ce ta addu'a kin yi ta yawa, me ma kika yi, me kika yi? Yanzu wata kila da shan asibitin maganin bature ke, ba za ki faɗa haka ba. Ki je ki ta yi wannan addu'ar, ibada ne kuma roƙon Allah, kina da samun kusanci mai zuwa ga Allah. Addu'a ba ta yawa, kuma iya taruwanta, iya yawanta, iya yawan alherin da ki samu a rayuwarki. Abu na biyu, aure lokaci ne zai zo, kuma insha Allah za ki aure, kuma muna miki fatan in Allah ya sa da nan sai kin aiko mana takarda, kina mana albishir cewa kin samu kin yi aure, amma dai lokaci ne yana buƙatar ki yi haƙuri. Allah ya baki mafita, Allah ya taimake ki, Allah kuma ya warkar da ke in akwai wata larura a tattare da ke, wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkirmi. Tambaya ta gaba take cewa yayinta ne yake cikin matsala da matarsa, kowace asabar wai matarsa sai ta fita daga gidansa,
ai mata asabar
da asabar,
kai mata suna sha'anin su a kasar nan wallahi,
yayi mata nasiha ta ce ranan da yace dan Allah ta faɗa masa ko me take dai zai kyale ta tana zuwa, tunda dai abin ya gagara, sai take faɗa masa ranan ne da ya matsa, sai ta ce wai tana tsoron ta faɗa masa amma kai ya zo ya sake ta. Sai ta ya ce mata indai abin bai saba wa addini ba, ba matsala. To shi ne wai ta ce masa gaskiya fa ita yar maɗigo ce, kuma kamar dai cin take zuwa da ranar Asabar, kuma ta ce ba za ta iya dainawa ba.
Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. To shi ne yake neman shawarar malam mai shari'ar musulunci ta tanada
a hakan,
a kan wannan yanayi,
bayan wannan bayanin da ta masa
kwarai kuwa, to ai sai ya ji ta da musulunci.
To yanzu tunda kai masa maganar maɗigo kuma
wallahi
yazo yake tambaye shi da musulunci,
ka koyi masa ko yana da san matar shi.
Wallahi matar ka fasika ce ka aura, ka aure mace fasika, ka aure mace mara tsoron Allah, kuma ta gaya maka gaskiya ta ce ba za ta iya bari ba, don ka yadda za ka ci gaba da zama da auren fasikar mace 'yar maɗigo mai zuwa tana ba da kanta ana lalata da ita, kai da za ka je ka aure ta haka sai ka ga ta zama kana zama da fasiki. Allah sa ƴaƴanka kasa zama fasikai kuma kana cikin haɗari, ita ma kuma tana cikin haɗari. Allah ya sa kiyama digon kawai take yi, Allah ya sa kiyama digon kawai take yi. Haka idan matsayin shari'ar musulunci ne, to ka rubuta mata takarda ka sake ta, baka yi laifi ba, ka sallame ta kurin ana gama fata wannan ka sallame ta. Allah ya baka wata mata ta kwarai. Yanzu ga mata, ga wata baiwar Allah yanzu nan wannan baiwar Allah. Kana rubuto takarda wani sati kace ka rabu da waccan mu baka wannan, mu za mu shiga mu fita mu hada ka da wannan baiwar Allah insha Allah. Ita kan wannan mabukaciya ce, ka je ka zauna da fasika yar ma dubu. Kuma yanzu injiniya mamakin nake, yanzu mutum ya zauna da mace kullum asabar din duniya da daddare sai ta fita, kuma bai san inda take zuwa ba, wai sai bayan shekaru yake tambayan ta ya rutsa ta shi ne ya lallabe ta fa, ta gaya masa. Kuma yanzu bayan ta gaya masa kuma ya aiko da tambaya, kai wasu akwai iya soyayya mana, wannan sun tsabar kauna ce, tsabar soyayya ce. Allah shirya, Allah shirya. Amma fa kar mu yi gaggawan raba shi da matarsa, wataƙila yana son kayansa. Allah raba mu da irin waɗannan mata, Allah shirya da ita.
Amin.
Na'am.
Allah ya farka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba suke cewa mutum ne yana zaune da iyalansa da yara biyar cikin rufin asiri. To, matar ta samu aikaciyar gwamnati ce. To, sai ya samu ƙarin girma a wajen aiki sai ya je ya auro wata bazawara mai yara bakwai.
He?
To, yanzu ta kai ta kawo kudin cefane ma da yake ba ta, wai biyu yake rabawa, ita ma'aikatar gwamnatin kenan sai ya ba ta rabi. To, yanzu ta ce ba ta iya daukar ɗawainiyar ƴaƴan, kuma da an yi magana sai ya ce ai marayu ne wai, taimako yake yi, lada yake, aikin lada yake yi. Ta ce kuma marayun nan fa mahaifinsu wanda ya rasu ya bar musu kuɗi sosai. To, shi ne ake tambaya ya halaccin hakan a addinance.
Na farko dai, ba a zuwa da niyyar taimako, ka taimaka wa wani kuma ka tozarta wa wanda Allah ya wajabta maka kula da shi. Abinda nake nufi, yanzu ka ga kulawa da ainihin wato iyalinsa da ya aura suke tare a yanzu shi ne dole. Wancan kuma taimakon marayan nan shi kuma ba dole ba ne. Allah bai wajabta maka ba abinda ba za ka iya ba, da matarka da ƴaƴanka baka iya gama kulawa da su ba, ka je ka taro wani rikici. Maganar taimakon maraya abu ne mai kyau, kuma addini ne ce a taimaka maraya, amma kuma addinin bai ce ka tozartar da wanda ya zama dole a kanka, ka je ka ɗauko wani maraya za ka taimaka masa ba, ka cutar da naka ƴaƴan ba. Yanzu wannan kage misali yana da yaya biyar, misali ya je ya auro bazawara mai yaya bakwai, wataƙila albashin bai kai ya kawo ba, ya zo bai iya kula da yayan marayun gaba ɗaya ba, bai iya kula da yayan nasa na asali na dole ba. Idan ba ku gane ba, Allah zai kama ka ne baka kula da yayanka naka na halal, yayanka na wajibi ba, shine Allah zai kama ka. Amma fa Allah bai zai kama ka ba dan baka ɗauki marayun da ba za ka iya kulawa da su ba, abin da mutane ba su gane ba kenan. Yanzu shi sai ɗauka ta ƙawa ne, sai ɗauka tsoron Allah ne, bai kula da ƴaƴansa ba, bai taimaka wa iyalinsa ba, ya je ya taro rikicin da su waɗancan bai kula da su, wannan ba bai kula da su ba. Mijinki ya yi kuskure kuma a wajen neman lada ya aikata sabo, me ya saban tozartar da haƙƙin ku ku na dole da bai yi ba, ya je ya ɗauko wanda bai zama dole ba, ya je ya ɗauka. Sai a je a yi ta masa addu'a Allah ba shi mafita, ke ma ki je ki nemi sana'a, ki haɗa kai da ƴaƴanki ku rufa kanku asiri, ba ce ana yake kashe auren ba, amma dai kin shiga larura. Kawai ka ce ta je ta yi ta aikinta, in ta samu albashinta ta shiga ɗaki kurin ta siyo naman mai lafiya ta yi abinci mai lafiya ta shiga ɗaki ta ci da ita da ‘ya’yanta su ci su ƙoshi. Shi kuma wancan ta yi tana addu’a Allah ba shi mafita. Na'am.
Kula saka da alkalmi tambaya ta gaba yake cewa bayyayansa ne ya buɗe masa shago kuma Allah wai ya sa wa shagon albarka ya ce wai domin yana taimaka wa ‘yan uwa da sauran mabuƙata ba tare da yayin nashi ya sani ba. Kuma ya ce duk lokacin da ya wannan taimakon gaskiya shago yana ci gaba kasuwa ƙara buɗewa take. Shi ne yake tambaya wai mai halaccin hakan da yake akwai kuskure a ciki ko kuma zai iya ci gaba da taimaka wa mutane ba tare da wannan yayin nasa ya sani.
Wannan abin da ya faɗa ba haka ba ne. Wannan abin da ya faɗa ba haka ba ne. Yaya za ka yi a buɗe maka shago ka ɗebi dukiyar wani kana tasarrufi da shi ba tare da izininsa ba, ba tare da yardarsa ba, kuma ka ce wai Allah ya sa wa dukiyar albarka wai saboda wannan abin da kake yi? Wallahi wannan ba haka ba ne, kuskure ne. Mutane ku daina ba wa kanku fatawa haka kawai da kafa. Sata? Sata ta taɓa sa wa dukiyar albarka? Wannan ba sata kake yi ba, haka ka daina yi kuskure ne. Kuma fa sai Allah ya tambaye ka, ko da kana ganin ka yi sadaka ne, shi yana da ladan ka yi sadaka da dukiyarsa, kai kuma kana da zunubin me yasa ka ɗauki dukiyarsa ba da yardarsa ba? Don haka albarka dai an same ta ta wani wuri amma ba ta hanyar wannan tasarrufin da kake yi ba. Fatawarka haramun kake aikata, me yasa zama haramun? Bai halatta ba at-tasarruf bi ghairi wato idni bil mali bi ghairi idni sahibi, bai halatta ba kai tasarrufi da dukiyar wani ba tare da yardarsa ba. Ita dukiya asalinta ba a taɓa ta sai da yardar mai ita. Sadaka ne ba a yi, ba ka ɗaukan kuɗin wani ka biya wai wani aikin hajji ka ce wai ka yi mai aikin Allah. Ba ka ɗaukan wani kuɗin wani ka yi mai sadaka wai ka ce ka yi mai sadaka ba da yardarsa ba, ba a yi. Ba ka ɗaukan kuɗin wani ka ce wai ka taimaki danginsa da su ba tare da yardarsa ba, ba a yi. Da haka albarkar ta wani wuri ne take zuwa, wataƙila Allah ya duba niyyarsa ko wani abin da yake daban ya sa masa albarka, amma ba ta hanyar abin da kake ba. Kamar za ka je ka sanar da shi ka ɗebi dukiyarsa ka yi abu kaza, ka yi abu kaza don ya nemi yafe ma. Kuma in bai yafe ba to fa bashi ne akan ka ce ka je ka biya, ka biya kai ka samu ladan aikin da ka yi. Wallahi wannan
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya ɗau dogon lokaci yana soyayya da wata wacce ba musulma ba, mama ƴar ƙasarsa ba ce, tana da kyawawan ɗabi'u, to ya ce dai ba zai iya aurenta ba sai ta musulunta, so ba ta amince ba sai ya haɗu da wata musulma ya ce mai tsoron Allah ya ƙasarsa, kuma har an fara magana aure. To yanzu sai waccan wacce ba musulma ba ta dawo ta ce ta shirya musulunta. To amma dai kar ya faɗa wa danginta cewa za ta musulunta har sai bayan an yi aure. To shi ne yanzu ya ce yana cike da kici. Yanzu matsalar su biyu ne, kuma ya ce duk yana son su. To ya ce baya so ya rabu da waccan wacce ba musulma ba, ya zo ya ɓata sunan musulunci. Ita ma wannan musulmar gaskiya baya so ya rabu da ita. To shi ne yake neman shawarar malam wani mataki zai ɗauka, ya ce duk su biyun yana son su.
Ita dai
amma ba zai iya auren su duka ba.
Ita dai musulma babu wani dalili da zai hana ka aure ta tunda dai kana son ta. Ita ta fi cancantan ka aure ta tunda babu wani mani'i min al-mawali' da zai hana ka, wani obstacle da zai hana ka aure ta, wani dalili da zai hana ka aure ta babu. Musulma ce kana son tana son ka, je ka aure ta a farko. Kuma auren wata a cikin su biyun baya nuna ka rabu da waccan. Sannan dan ka je ka auri musulma baka auri waccan ba, ai ita kafira ce har yanzu bata musulunta ba, sunanta kafira. Da haka ba wani ɓata sunan musulunci a ciki. Sannan kuma ka kai fa ka tambaye ta ka ce mata wai yaya take gani dangane da cewa Yesu Almasihu dan Allah ne ko?
Da a cikin tambaya.
Ta ce ita fa har yanzu tana nan akan bakanta fa, ita fa ta yarda Yesu Almasihu dan Allah ne, kaga mushrika ce kafira ce. Dan ta ƙaryata Qur'ani kuma ta yi faɗa da abin da Alƙur'ani ya kishiyar abin da ya tabbata. Allah bai da ɗa kuma Isa ba dan Allah bane. Mattakada Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولا ندك آيوين سكين هنا الله بايدا دا أما إتي وانا يارية دكيكي نيما إتي حاليا بسان قنن الله نادا دا كي ميرا كون بات الوقت شي كتي وي وي دمك أوريتا وي وي تابعت سونا مسلم شي تتوبة تجاه حالنتا كأوريتا كجي كفار أورا مسلمة كجمع sannan kuma ka dawo ka ce abin da yasa na aure musulman nan ita ba ta matsala yar uwa ta ce musulma ke kuma kin ike musulunta ki yadda tunda ta ce ka wata lokaci ya ka wata lokaci ka ce ina jiran ki amma kuma bakke ta in kyara in zai ƙara aure ba kar ka zo ka jefa kanka cikin fitina ta je ka aure kafira ta zo da maka matsala ina fatan Allah janar da kai wallahi alam
Allah saka da alheri ba ta gaba ta ce cewa idan mace tana da ciwon sanyi tana fitar da wani farin ruwa lokacin tana sallah shine take tambaya sallar ta tayi ko kuma sai ta saki ta ce wai banda maniyi da maziyi wani farin ruwa da mace take fitarwa yana kare alwala tambayar ta bi kenan
malamai suka ce wannan sunan sa ifrazat alfarj kenan wani abu da mace take zubarwa daga cikin farjin ta kala biyu ne duk abin da mace take fitar da shi daga farjinta wanda yake fitowa ta hanyar wurin bawali ta hanyar wurin fitsari wannan najasa ne duk ruwan da mace take fitar da shi da yake fitowa ta wajen fitsari wannan najasa ne wannan kai tsaye in kin ga ya fito kin san najasa ne akwai ifrazat mahbaliya wani ruwa da yake fitowa shi kuma daga mahaifa wannan ruwa da yake fitowa daga mahaifa to na mai tsarki ne kamar misali ruwan da yake fitowa daga cikin mahaifar mace idan za ta haihu wannan ruwan da yake fara zuwa in dai daga cikin mahaifa ne to wannan mai tsarki ne ba ainihin ba za a dauke shi a najasa ba ina nufin mai tsarki ba ina magana akan fitar sa ya kare alwala ko bai kare alwala ba amma idan ya diga a cikin riga ruwan mahaifan ya diga a jikin riga ko ya diga a jikin zani ba a ce da shi najasa amma ruwa ko fari ko makamancinsa in ya fito daga gaban mace in dai ta wajen fitsari ne wannan najasa ne to da shi na mahaifan da shi wanda yake biyowa ta what do you call it ta mahaifa da wanda yake fitowa ta wajen alwala ta wajen fitsari duk yana kare alwala gabaki ɗayansu in dai tana da shi ya fito mata to alwalarta ta warware ga baki daya wannan duka sunansa ifras amma baya wajabta wanka wannan ruwa baya wajabta wanka kenan duk matar da take fitar da wannan ko ka ce zaki in ban san ba zaki ko daga cikin mahaifa yake fitowa ko daga wannan sai likitoci za su ko kuma matan za su iya sani almuhim dai in dai ya fito zaki yana kare alwala da sauransu haka farin ruwan nan da yake fitowa a gaban mace tunda yana fitowa ne ta wajen fitsari to shi ma ya kare alwala to dukansu gaba daya idan ya zama da'im ne yana fitowa akai 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 kullum to wannan ana yin alwala ne idan za a yi sallah amma kuma ba a so ta yi alwala kafin lokacin sallah ta bari sai lokacin sallah ya yi sai ta yi alwala kenan ta tawaddu ani kulli sala ko wata sallah za ta yi alwala amma in ta yi alwalar ya kuma zo tunda kullun yake zuwa to wannan bai kariya mata alwala ba tunda ya zama salis ya zama abin da yake zuba akai akai ba ta da control akan sa wallahu ta'ala alam akwai rutubatul farj wato danshi na farjin mace kamar wasu matan kullun farjinsu yana cike da ni'ima a jike yake kullum to shi ma suna tambaya menene me hukuncin jikar farji da yake fita daga jikin mace farjin ta kullum a jike ni'imar da yake fita jikin mace shi ma yana warware alwala duk matar da ta ji wani abu ya fito a cikin farjin ta na ni'ima tana da alwala ita zai saki alwala wallahu a'lam na'am
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa shawara take nema mijinta ne yake biye biyan mata ta ce ga shi su biyu ne matansa, ta ce amma saboda mai ta irin tasa sai ya ji yana neman wasu a waje, kuma ya ce ta ce suna kokarin kyautata musu iya iya wasu, ta ce tsoranta kai dauko wata cuta. Ya ce uwar gidan ta kasance tana masa nasiha baya ji, gashi yana kashe musu kuɗi, su kuma idan sun tambaye shi kuɗi sai ce ba su da shi, ta ce gashi sun haihu da shi yara wajen shida, ta ce kuma gashi mata ne, ta ce tsoranta tsoron Allah kar da Allah da malam da ya bada shawara.
To kamar yadda na shafa ɗan nan maimaitawa iya cikin jarabawa da mata ke zamuwa da shi auren miji mai neman mata mai biye-biyen mata, kun shiga ibtila'i kuma gashi Allah ya jarabe ku da 'ya'ya mata, in ba sa'a aka ci ba wani gyaran Allah ba, ya yanka wa 'ya'yanku tikiti su ma da za su je su ci wannan aikin barna, Allah shirya, amma kun dage da tarbiyya a kansu ba sharadi ba ne mai dole ba, Allah zai iya kare muku 'ya'yanku shi kuma ya halaka. Shawara shi ne a matsanta masa ya daina, a haɗa shi da duk mutanen da za su yaga ake ganin sun isa gare shi ya daina, a haɗa shi da Allah a matakin farko, a haɗa shi da manyan mutane, a haɗa shi da iyaye ya daina yi, don rayuwarku da shi a cikin wannan yanayi yana neman mata akwai haɗari. Na sha faɗa ga mata, zama da miji ne neman mata akwai haɗari sosai, musamman mazinaci wanda yake zina akwai haɗari, kuma ni bana ba da shawara mace ta ci gaba da zama da mijin da ya tabbata mazinaci ne yana neman wasu mata a waje, sai ya sauwake muku kawai ya je ta neman matansa, Allah shiryar da shi, ko kuma ku yi ainihin wato idda ku je ku nemi wani mijin ba shi ba, wannan shi ne abin da ya fi, in dai hakan za ta yi ba matsala to shi ne shawarata, in kuma ba za ta yi ba sai a je a yi ta addu'a, a yi ta roƙon Allah, Allah shiryar da shi. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa shi ma ƙarin bayani yake nema a kan janaba, ya ji wani karatu an ce idan akwai janaba ba za a karanta alƙur'ani ba, shi ne dai tambayarsa, kuma dai ya ce a kiya shi addu'a Allah ya ji ƙan mahaifinsa da dukkan al'ummar musulmi, kuma Allah ya aurar da su mace ce ma da maza.
To Allah ya ba ta mafita, mun yi bayani akan wannan tambaya mun amsa ta a baya, da haka sai a koma tambayar da muka karanta muka amsa akan hukuncin karan ta alƙur'ani da janaba. Mun yi faɗa cewa ya halatta zance mafi inganci za a iya karantawa don kar mutum ya manta alƙur'ani, kuma addu'ar da aka nema Allah ya biya bukata, Allah ya biya bukata. Na'am,
mai tambaya ta gaba take cewa tana so a yi wa mai gidanta jan kunni, babu sirri a rayuwarsu, komai zai iya faɗa wa matan banzansa ma da yake nema, duk sirrin aurensu yana zuwa ya faɗa, kuma yana zuwa ya ƙulla ƙarya da gaskiya, yace ta ce ya haɗa ta da mahaifiyarsa duk abinda ya faɗa mata yadda take ba ta bincike, ta ce tana cikin baƙin ciki da damuwa.
To Allah ya yi, muna muku addu'a Allah ya ba wa mijinki kulawa da sirri da kulawa da amana, kuma a ci gaba da mai nasiha, kar ku gaji iyayena mata, kar ku gaji da yi wa mazajenku addu'a ta alheri, kar ku gaji da yi wa mazajenku nasiha, kar ku gaji da faɗakar da su da ja musu kunne, kuma zama da miji wanda yake ba ya da sirri ba ya da daɗi yana da wahala ƙwarai da gaske, amma dai duk abin da zai je ya haɗa tun da zai kula da wani, kina ci kina sha, ki je ki zauna ki ta kulawa da 'ya'yanki, nan ba zai cutar da ke ba, kuma zai daina lokaci ne insha Allah, Allah shiryar da shi. Na'am,
mai tambaya ta gaba take cewa suna tare da mijinta shekara kusan 10, ta ce ya sa faɗa mata abubuwa marasa daɗi dangane da alaƙar aurensa da ita, saboda waitan farkon aurensa sun samu matsala, to ta ce ba ta jin daɗin abin, wai ya faɗa mata maneji yake yi da ita, to ta yi ƙoƙarin gyarawa a tunaninta abin ya wuce tunda yanzu ta ce ba su da matsala, amma har ta ce har ƙorafi ta shayi masa akan wai ko bai da lafiya ne ya je ya nemi magani, to sai ya ce mata wai shekarunsa ne suka ja, kuma ta ce shekararsa 42, ta ce yanzu zai yi wani auren, shi ne ya ce mata ita wai saboda ya haihu da ita ma kawai yake alaƙa aure da ita, sai take ganin kamar hakan cin zarafi ne. Sai dai haƙura bata ce komai ba, shine take tunanin ya sake ta, kada ya zama wai ta yi haƙuri a banza ba lada. Shine take neman dai shawaran malam.
To na farko dai abin da ya gaya miki na ƙaurace miki da yake yi da cewa wai shekarunsa ne suka ja ba haka ba ne. Shekara 40 da wani abu an yi, sai dai bai da lafiya ne. Amma shekara 40 yana cikin tsakiyar ƙarfinsa kenan wai. Kuma abin da zai nuna miki ƙarya yake miki, ha, me ya kai shi na ƙara aure to?
To,
wani lokacin matan ni mamaki suke ba ni. Ke ga abin da ya gaya miki, kuma ga abin da ya aikata. Kenan ya nuna ƙarya yake ba daidai yake ba. Kawai ya gaji da ke ne. Abu na biyu, kuma ya gaya miki maliji yake da ke, ma'ana haƙuri yake da ke. Shawara ta, idan kina da wani ɗabi'a mara kyau da mijinki ya guje ki har ya gaji da ke, don ku mata kuna da wasu ɗabi'u da halaye da mazajen ke gudun ku ke gajiya da ku, mana ko ba lokacin baɗansu ba ne a nan. Amma dai duk macen da ta san tana da wani hali da mijinta zai gaji da ita, hali da mijinta zai ta ishe shi, to ta gyara halinta. Ba mamaki kina da wasu ɗabi'u ne ya ji ya kin ishe shi, amma ba mamaki kuma saboda watakila ko kina da kyan halitta yake sha'awar ya haifi 'ya'ya tare da ke. Saboda maganar ma akwai babu infijan, babu daidaito. Ni haƙuri nake da ke, maleji da ke, yana alaƙa da ita ne don ya haihu da ita. Kaga magana kamar ma babu haɗuwa a cikin magana. Inda baya san ta bai kamata su haihu da ita ba. To wannan
san 'ya'ya ne.
To yana san 'ya'ya, ba ya kamata ya so ta. Kuma in yana san 'ya'ya ba da ita ma zai iya samun 'ya'ya. Dole dai tana da wani hali. Akwai buƙatar a ji ɗabi'ar ta ta bakin mijinta irin wannan in suna tare. Su kira waya sai a yi bayani don shi ma a ba shi dama ya numfasa ya faɗa. Kuma ni ina ba shi shawara tun da har ma ya yarda cewa yana alaƙar aure ne da ke don haifu da ke, ashe kina ma da abin da za a shiro ki ci gaba da zamanki a yi alaƙa da ke ɗin don haifu da ke ɗin. Ai, ya yi tomi daman don mai ake alaƙa. Halas, dole ashe dai yana buƙatar ki tun da ya je. Ɗabi'arsa dai ba mai kyau ba ne. Mu'amala da ya miki ba mai kyau ba ne. Amma wannan haƙurin naki haƙuri ne da idan kin yi shi ɗin za ki samu lada. Tunda baki ce yana shaye-shaye, baki ce yana abubuwa waɗanda suke na ta'adi da ɓarna ba. Ina fatan Allah daidaita ku, kuma ina fatan Allah ya baki ladan haƙuri da zama da shi. Amma fa in kin ga ba za ki iya ba, ki nemi ya sauƙaƙe miki. Tunda ya ce shi ma ya gaji da ke, ƙorafi yake da ke, shekara 10 ai ba wasa ba ne. Na'am, wallahi a'lam.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba yake cewa shi saurayi ne bai taɓa aure ba, amma ya ga wata bazawara yana son ta da aure, ya yaba da hankalinta da halayenta da girmamawa da biyayya, ya ce ga iya girki. Mahaifiyarta
ta ya aka yi son ta iya girki?
Tana masa yiwa.
Ke zuwa suke ana dafa musu abinci ko?
Eh, suna zuwa ana dafa musu. Sai ya ce mahaifiyarta, ya yi wa mahaifiyarta magana, ɗauki ya yi wa mahaifiyarsa magana ta amince, amma mahaifinsa bai amince ba. Ya ce magana ta gaskiya idan har bai aure ta ba yana tsoron saɓa wa Ubangiji. Ya ce ko da ya auri wata gaskiya zai iya cin amanarta, kuma ba ya san Allah ya kama shi da laifin hakan. Gara ma bai aure ba, to amma yana neman shawarar malam yanzu ya kamata.
To ai, ya gama duk ƙofofin ya riga ya toshe su mana. Ya ce in bai aure ta ba zai saba Allah, kuma ya ce in ya auri wata da zai cika mata buri ba. Sannan kuma gashi matsalar babansa bai yadda ba, sai zai ta ƙoƙari sai babansa ya yadda. Aikinka kenan yanzu a gabanka, ga dai matar aure ka samu bazawara. Allah sa maka albarka a kan bazawararka. Kowa kuma daman da ciwon da yake kashe shi ya kake dare haka ne ba? Ba kowa ba da ciwon da yake kashe shi ba? Yawa, ba ciwon ne za ta kashe shi ba? Yawa, ra'ayinsa ne, ganin damarsa ne, kuma ba laifi ba, kuma ba haramun kai ba. Dan kana saurayi ka ga bazawara, kana so ba komai lafiya lau, ra'ayinka ne daidai ne, kuma babanka bai da dalilin da zai hana ka wallahi. Ba shi da dalili, sai dai kuma zan daɗa ne da mu baya, karatunmu na can baya, wani lokacin iyayen sun hango wani abu ne da shi kuma yaron bai faɗi me dalilin ba. Wataƙila uban ya hango akwai wata matsala shi yasa shi kuma bai da ɗansa ya wuri wannan matan ba. Da aka shawara a nan ya je yi ta ƙoƙari sai ya gamsar da ubansa. Idan baban bai da wani dalili na kusa ko na nesa ka je ka yi aurenka, bayan ka yi aurenka an gwance kuma sai ka dawo ka ci gaba da fama sai ka gamsar da babanka ya yafe maka. Kuma insha Allah zai yafe maka wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so a yi cikakken bayani game da jinin istihada da hukuncinsa idan mutum ya samu kansa a cikin wannan halin ya zai yi wajen yin ibada sannan wai kowace sallah sai mutum ya yi wanka.
Ba da wa jinin istihada da mun jinin da mace take fitarwa jini uku ne yayi ko jinin haihuwa jinin biki kenan ko jinin haila jinin al'ada kenan ko jinin istihada jini rashin lafiya kenan. Da na haida da na jiki duka wannan suna hana sallah, suna hana azumi, suna hana mu'amala ta aure. Amma jinin istihada shine damu fasad, jini na rashin lafiya, baya hana komai na mu'amala, sannan baya hana sallah. Shi kawai hukuncinsa a tafi asibiti aje a nemi magani, a tafi asibiti aje a nemi magani, sannan zaki ta yin sallaki kuma ba za a yi wanka duk sallah ba, kawai duk sallah yanzu ake ki alwala shi ke nan kin yi wanka ɗaya a yi nema ya wadata saboda ba dai jini ne kawai ne zama kawai wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shekarar su hudu da aure ta ce kuma auren soyayya suka yi amma bayan an yi aure kullum sai faɗa abu kaɗan sai faɗa mijin to tace har ya sa mata tsoranta tsoran shi a cikin ranta tace wallahi kullun ramewa take yi tace ba wani abu da ya kai ya kawo take yi ba tace kai zuciya ne da shi shine tace abin yana damunta kuma gashi yaransa biyu da mijin shine take neman mallam ya bata shawara.
Na farko dai tarihi a ya ba dalili bane da zaki bari ya kashe ki. Tarihin ‘ya’ya ba dalili bane da ake bari kashe ki alakar da ke a sanar da iyayensa halin da ke ciki a sanar da naki iyayen halin da ke ciki a masana siya a sa ya gyara in bai gyara ba kuma ki nemi ya sauƙe miki ki nemi mijin da zaki samu kwanci hankali da nutsuwa wallahu a'lam. Na'am.
Mai tambaya ta gaba ta ke cewa ƙanwarta shekara ta 14 ta fara fidyatu shekaru biyu da suka wuce bayan ta fara period din to ba ta sallah akan lokaci kuma lokacin ma ba za ta yi sallah ba har lokacin ya wuce shine yanzu dai ta fara sallah to shine ake tambaya wannan sallolin da ta da suka wuce ta
ta je ta ta istighfari ta tuba inda akan jahilci ta yi ta tuba ta nemi Allah ya yafe mata wallahu alam.
Mai tambaya ta gaba take cewa mace za ta iya neman saki saboda mijinta baya yin sallah kuma tayi yayi ya ki yayi
a guje kuwa tunda baya sallah
ya ba ma ya soke mata bukatun tana aure
wance fa ya kare injiniya ba ka kara bayani ba ai kafiri ne tunda baya sallah kodin ta nemi ya sauke mata ya je can ya kare ta da kafircin sa. Allah raba mu da mara sallah kuma mai zai da shi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta karshe take cewa tana yawan bibiyar shirin nan ta ce mata da yawa suna kawo korafin mazajensu a kan cewa mazan suna neman mata to sai ta ce gaskiya mostly wasu abinda ta faɗa ita ta ce mata ma'aikatan gwamnati masu zuwa ofis ta ce ba sa sauke nauyin mazajensu ita ma tana ciki kamar yadda ta faɗa ta ce saboda za ka ga mace mai zuwa ofis kwata-kwata ba ta ba wa mijinta kula sai weekend sai a yi sati biyu miji bai samu ya yi alaƙa da matar shi ba kuma matan ba sa damuwa wani lokacin ma sai a yi wata ta ce so ya zama abin tattaunawa tsakanin maza wanda matan suke aiki saboda ba sa samun wannan biyan bukatar, kuma suna ganin ba su da halin da za su iya ƙara aure. To sai ya zama suna amfani da wannan damar, suna neman mata a waje. So shine ta ce dan Allah malam ya ja hankali akan matan nan da ba sa ba mazajen su haƙƙi, suma kuma mazan a musu nasiha.
To maganar cewa da yawa-yawan ƙorafin da mata suke yi na maza suna neman mata laifin mata ne ba haka ba ne. Yau da gobe cikin tambayoyin da ake karanta mana ya nuna ba haka ba ne. Amma na yadda da ita cewa daga cikin waɗanda suka yi contributing, matan da suka taimaka maza suke neman mata, akwai mata, wasu mata masu aikin gwamnati su ma ba duka ba. Wasu mata, to kaga waɗannan adadin killa bai kai a buga misali a ce su ne sababi ba gaskiya. Wato abin da nake nufi ba za a rufe a ido a ce wai dalilin da ya sa wai maza wai a yanzu suke neman mata wai saboda matan suna aikin gwamnati ba sa basu lokaci ba ne, ba haka ba ne. Amma na yadda a cikin mata ma'aikata gwamnati akwai masu wannan ɗabi'a, kamar yadda ita ma bikin ce tana daga cikin masu wannan ɗabi'ar na rashin kulawa da miji da ba miji haƙƙinsa saboda dalilin aikin gwamnati. Ku ji tsoron Allah sai ku kiyaye sai ku gyara. Wannan kuma mu ma kin ƙarfafe mu, kin kuma ƙara mana ilimi, za mu faɗaɗa bincike kuma za mu faɗaɗa wa'azi da faɗakarwa dangane da mata masu aikin gwamnati ko masu aikin kamfani ko kuma masu sana'o'i wanda ba sa ba wa mazajensu haƙƙin su na lokaci da kuma haƙƙin su na auratayya. Kuma ke din ma ke ji tsoron Allah tunda ke ma kin ce haka ne. Kin ga wannan aikin naki ba shine dole ba, ki ba wa mijin ki kulawa shi ya so. To sannan kuma a karan kalla a su ma mazan ba wannan bai zama excuse ba. Bai zai zama dalili ba dan mata ka tana aikin gwamnati ka tura tana neman kuɗi ba ta baka haƙƙi kuma ka ce wai saboda wai baka da halin da ƙara aure ba duka je waje kai zina. Ai kuma kana da halin da za ka yi zina, zinan ai ba kyauta yake yi ba, ai sai ya biya kuɗi. Ba su da wani excuse, ba su da wani dalili, su ma mazan da suke neman matan ba su da dalili gaskiya. Babu wani dalilin da mutum zai zo takura wa kansa akan abin da Allah ya ba shi dama. In mata ka tana aikin gwamnati sai ka je ka tara kuɗi ka nemo wata 'yar ƙauye da ba ta da ma certificate ɗin ka ajiye ta full housewife ta zauna a gida kurin sai ta zaman aure. Wacce kuma ta fita ta neman kuɗi ko kashe albashin tare. Amma wannan bai zai zama dalili ba, kuma muna fatan mata ku ji tsoron Allah kula da mazajenku. Sannan mazan ma masu neman matan kuma ku ji tsoron Allah. Matarka tana aiki ba ta aiki, ka ji tsoron Allah ka kiyaye. Dole akwai choice, akwai alternative, akwai wani canji, akwai wata damar da ko da mutum ya gamu da iyali mai larura ko mai matsala to zai iya samun hanyar da zai samu warwara da abin da yake ciki. Wallahi malam da yawan su fajirci ne da tsiya kurin shakkiyanci ne kurin kamar yadda da yawa mu riga mun sani. Abin da muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada. Wannan muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am
masararo duka duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri. Kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku da dare daga sati mai zuwa insha Allah sai bayan Ramadan kuma. So za ku iya kallon
wannan sati mai zuwa,
ban san ko za a yi ba
insha Allah.
Okay, to daga sati mai zuwa insha Allah muna da program guda daya,
amma sati mai zuwa azumi sai rafana na
azumi za a fara shi Laraba ko Alhamis.
To insha Allah a murfa karatu daga wannan karin insha Allah.
Kuke daga yau
insha Allah.
To sai a yi hakuri ba su tambayoyi akwai da ta ce da Allah
da mun na ce ka tara na azumi ne baka tara ba
a ayyau din na azumin sun dan ci shigo
haka ne.
An sassaka na
azumi da kwana biyu Ramadan kama ina hanya ina gani kwana ɗaya Ramadan
gaskiya dama za ka tafi a sana
insha Allah.
Dama kai ka ce akwai
a wannan ne nake faɗa, wannan na faɗa.
Okay, wannan ne
wannan ne
a dama wannan yana cikin
to ba da ma sai su haƙuri ai ni ma ina haƙuri da su ai sun rawa sai haƙuri da ni ma
to masu tambayoyi sai a huta sai bayan Ramadan insha Allah.
Wanda ya zama larura sai su yi private su turo maka sai boy sai a maida musu wanda ya zama larura
nan larura
insha Allah.
To muna godiya ga wanda suka ɗau wannan shiri kai tsaye. Akwai Salis da Mahmud, to Allah ya saka kowa da alkhairi da masu gyara mana wannan tambayoyi injiniya Mala Abdullahi, don muna godiya. Allah ya saka da alkhairi mala.
ربنا عليك توكلنا وإليك نبدا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا ربك بام لا فيها فمن لا فيها اللهم انت بان كلمه اللهم يكون هلاك ربنا عزمين رمضان لا فيها كما كسام جمع لا فيها اللهم سأل جنة مكومر مو كتبين هي يمو كهسك كقبر انسو كباس الجنة مو الله كبام رأيها ان بنتشيا kabamu aljanna duk abin da ka tanadar a wannan wata mai albarka na Ramadan Allah ka bamu ikon samun su cikin alkhairi laifuffuka ka raba mu da su Allah ka nuna mana alkhairi ka raba mu da sharri wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka bamu lafiya zaman lafiya rashin tsaro da ta'addanci da ake yi wa marasa galifu marasa ƙarfi ya Allah ka kawo ƙarshen wani al'amari hotuna da ake ta nuna wani cin zarafin ɗan adam da ake a ƙasar nan ta'addanci da ake wa talakawa rashin arziki da ake nunawa na rashin tsaro da ake azabtar da mutane ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah da za su kawo mana ƙarshen wannan abu kuma ka sa su gane cewa wannan nauyi ne da ake a kansu waɗanda suka ƙulla mana shari a ƙasar nan kuma suke son ƙulla mana shari Allah ka mayar musu duk shirin su kansu masu ƙoƙarin gayyato mana Amerika ta tada hankalinmu ta jefa mu cikin hadari ta gayyato mana sojoji a firgita mu a kan abin da ba mu yi ba a zalunce mu ya Allah ya Allah Allah ka fi su Allah ka fi su Allah ka mana maganinsu ya Allah duk abin da za su shirya Allah ka watsar da shi Allah karka ba su nasara akan cutar da mu Allah karka ba su nasara akan zalunta mu duk shirin da za su yi ya ubangiji ya Allah ka sa ka da tsoratar da mu kuma rudda kai da mun fi na arihim
amin
Allah ka mai da makir shi a kan su ka ba mu ikon rayuwa da iyalan mu ka ba mu ikon rayuwa da kasuwancin mu da noman mu da gonakin mu ka kade mana ka ije mana duk bala'in da za su shirya mana Allah ka sa musu rashin jin daɗin zama a cikin ƙasar kuma ka raba su samun kwanciyar hankali Allah kar ka biya musu bukata don ƙarya suke kuma azzalumai ne sun zalunce mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi